الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يان uwa masu kallo da saurare na kusa da na nesa kuna kallon mu kuma kuna sauraron mu kai tsaye daga babban ɗakin taro na makarantar mu mai suna Darul Hadisi Salafiyya yanzu da muke magana daren Laraba ne daidai da daren 17 ga watan Al-Muharram Hijra na da shekara 1435 daidai da 19 ga watan November shekara ta 2013 wannan shine kasat na tara wanda muka yi wa lamba da ai daga cikin jeren giyar shimfida da sharar fage wanda muke wa wannan littafi Sharh Sunna wallafar al-Imam al-Hafiz al-Baghawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi bayan bayanai masu tsawo da muka gabatar a baya sai muka fara hasashen karatun littafin ya taho dab insha Allah dan haka sai muka ga tunda littafin shi kanshi sunan shi Sharh Sunna kuma littafin zamu karanta shi mu yi sharhin shi da Hausa kuma littafin yana dauke da ayoyi na Al-Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ingantattu to wajibi ne mu kawo bayanin wani tafariki ne ahli sunna suke tafiya dan fassara hadisai da kuma gane ma'ana ta gaskiya ta hadisai kuma menene ya bambanta ahli sunna daga sauran waɗanda ba su ba da ake jin ahli sunna su suna da ainihin fassarori waɗanda ake ganin suna shan bamban da waɗanda ba su ba mun ji dai ainihin wato abdawabit wato daga cikin ka'idojin ga su kamar haka waɗanda nake sharhin su a inda muka ce abdawabitul awwal fahmu sunna fi dawil qur'an ka'ida ta farko da ake buƙatar ka daga kula da ita wajen ainihin fahimtar sunna shine kar ka sake ka fahimci sunna sai a bisa hasken yadda qur'ani yake wato kar ka ce ka gano wani abu a cikin sunna wanda shi abin yayi karo da alqur'ani to in ka gano haka ka tabbatar da cewa ko dai sunnar bata inganta ba ko kuma sunnar ta inganta amma ka ketare haddi wajen fahimta abdabitus sani qa'ida ta bi jam'u ahadithil babil wahid dukkan hadisan da zaka yi sharhin su to kai kokari ka tattaro hadisan mas'ala daya a wuri guda misali zaka yi bayani dangane da azumi to sai ka nemo hadisan da annabi ya magana game da azumi falalolin shi darajojin shi wajabcin shi da sauransu zaka yi magana akan noma sai ka je ka tattaro hadisan annabi da ya magana akan noma waɗanne irin falaloli ke ga noma sannan waɗanne irin haddurra suke ga noma sai ka bi ka hada waɗannan hadisai sai ka ga kai bincike a bisa tsari na ilimi to anan ne muka kwana saboda yadda muka dauko bayanan ina bi muku su ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala a yau zan ci gaba akan abdabitus salis wato ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin da malamai suka kawo waɗanda su ake bi waɗanda ke taimakawa a yi wa hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama kyakkyawa kuma ingantacciyar fahimta ina fatan wanda duke sauraron wannan kaset din kar ya takaito akan sauraron wannan kaset din amma ya saurari kaset din da ke kafin shi da kuma sauran kasusuwan za su taimaka mishi wajen yin kyakkyawar fahimta abdabitus salis al-jam'u wat-tarjih baina mukhtalafil hadith idan aka samu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda a zahiri suna karo da juna to akwai ka'ida da malamai suka kawo ita ce kai kokarin ka daidaita hadisan kar kawai ka dauki daya ka jefar da daya a in dai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to sai kai kokari ga ka'idojin kamar haka jama'a waɗannan ka'idojin mai yiwa suna da alaka da waɗanda su gabata a baya kuma mai yiwa suna da alaka da waɗanda za su zo a nan gaba insha Allah ka'idar ita ce idan ka binciki hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ka tabbatar ingantacce ne sanadan wa matnan, wato wajen salsala waɗanda suka ruwaito shi sun cancanta a karba hadisin su, sannan matinin hadisin shi kuma ya tabbata ya inganta. Kenan wannan yake nuna maka malaman hadisi ashe ba isnadi kadai suke bincike ba. Yadda suke bada muhimmancin binciken isnadi, haka suke bada binciken ainihin wato abin da ya shafi matini din. Dukkan waɗannan malamai ba su daga kafa akan ainihin binciken kowanne daga ciki ba, domin so da dama mutane suna ganin wai kawai malaman hadisi sun damu da isnadi ne, ko kuma mutanen da ke ruwaito hadisin kadai. A malaman hadisi suna ba da kyakkyawar kula dangane da abin da ya shafi matini. Zan zo in kawo muku misalin irin wannan, wanda zaka ga riwaya a cikin Sahihul Bukhari, amma saboda yadda malamai ke ba da muhimmanci sai da suka gano cewa a cikin matininta akwai matsala, sai suka fifita wata wadda take tazo kuma a cikin ainihin wato Bukhari din da Muslim. Zamu zo zamu tattauna wannan insha Allah. Dan haka kaida farko, hadisin ka ya tabbata isnadin shi da matini, to sai muka ce sai ka tafi yawon neman hadisan da ke da alaka da wannan matsalar. Ko kun san mun faɗi wannan, mun ce sunan shi al-itibar. To ka tafi garin yawon neman, kuma sai kai ka cibis da wani hadisi gashi ya saba wa wancan amma kuma ya inganta. In ba kuma ta ba, jiya mun kawo misalin wannan. Ga annabi ya shiga cikin wani gida sallallahu alaihi wa alihi sallama, sai ya ga fatanya, sai ya ce babu gidan da wannan fatanya za ta shiga sai kaskanci ya samu gidan. To yanzu wannan kamar annabi yana kyamatar da noma kenan, ko kuma ajiyar fatanya a gida. To in ka tafi yawon bincike kuma sai ka zo sai ka samu hadisan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗin falalar noma da falalar dashe, cewa babu wanda zai dasa wani ice ko ya noma wani abu wanda dabba ko tsuntsu ko mutum za su ci sai ya zama sadaka gare shi. Sannan annabi yake cewa idan kiyama ta taso ga ka za ka yi dashen dabino, to kar ka fasa ka dasa din. Yanzu kaga waɗannan hadisan a zahiri to suna karo da juna. To sai ka tsaya sai kai nazari, dukkansu sun tabbata ka'ida ta farko kenan. To ka'ida ta biyu shine wannan abin da muke akai, sai kai kokarin at-tarjih. To tarjihi din nan zaka fara ne tun daga matini tukuna, tun da dai ka tabbata isnadi ya inganta, matini ya tabbata, to yanzu sai ka zo sai ka fara duban matanin wancan da matanin wannan, akwai yadda za a tafiyar da su su tafi tare. Shine kuka ji abin da muka yi ajiya. Malamai suka bincika suka gano da annabi ya ga fatanya a gidancan ya nuna hadarinta, nan kuma ya nuna muhimmancin noma. Ashe yana magana shagaltuwa da noma halaka ne, amma in noma bai shagaltar da kai daga ibada, daga neman ilimi, daga ayyukan alheri, daga zakka, daga kyautatawa, to noma kuma yana da falala. To yanzu kaga an hada maka hadisan guda biyu gaba daya, an yi maka fassara su ingantacciya. Dan haka duk ran da kaga wani ya shagaltu da noma, to sai ka faɗi wacce magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi. Dama ga annabi ya faɗi kaza, yayi kaza, to in har ba zai dawo ya kula da addini, ya kula da iyalan shi ba saboda noma, to sai a ce mishi noma ya zama sharri, saboda dama ga magana da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam. To in ka samu wanda yana noma kuma yana bada haƙƙin Allah, yana bada haƙƙin iyalan shi, shi kuma sai ka ainihin jawo mishi hadisan falala dangane da noma. To kaga yanzu kayi abin da ake kira al-jam'u wat-tarjihu, ka hada hadisan biyu wuri guda. Ina fata an gane, ka hada hadisan wuri guda. To idan aka samu matsala ta kai matsala, to akwai nau'i na biyu na tarjihi. Yanzu wannan al-jam'u wat-tarjih, wato ka hada hadisan, wannan ka karkatar da shi nan ga fassarar shi, wannan ka karkatar da shi nan. To amma in ya kasance ka kasa hada su kai aiki da su, ko ka fassara su gaba daya, to ina son tukuna ka natsu kar ka zargi hadisan, kada ka dora zargin a kanka, yana nuna kana da karancin dayan abu hudu ko dukansu. Ko dai kana da karancin harshen Larabci, ko kana da karancin ilimin hadisi, ko ilimin fiqhu, ko kuma ilimin usulul fiqhi,
idan waɗannan ilmomi guda hudu suka wadace ka yana da wahala a samu wani hadisin annabi da zaka ga ya karo da wani sai ka sanya zaka ka fassara su ku kiyaye ka kware a harshen larabci dan uwa kar ka manta maganar da ne ban ce ka zurfafa ba ka kware game da harshen larabci abin da ya shafi nahwu da sarf da balaga da adab ka kware da wannan na biyu ka kware game da ilimin hadisi mustalah alhadis jarh wa ta'dil ilm usul alhadis ka kware da ilimin usul alfiqh da alqawa'id alfiqhiyya sannan ka kware da abin da ya shafi fiqhu shi kanshi ka san fiqhu zai taimake ka wajen tarjihi kamar hadisin innama hiya bada'atun minka da wannan yazo yace wa annabi in mutun ya shafa azzakari sai annabi yace gabakka ce can kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ne yace man massa zakarahu falyatawadda wanda da ya taba azzakarin shi to sai ya alwala sai malamai suka ce kaga babu karu me yasa saboda can yana magana akan in dai ka taba azzakarin ka ne kamar yadda kake taba gabarka to menene dilalatul iqtirani menene ya taimake ka ka fahimci haka a larabci saboda annabi ya ce innama hiya bada'atun minka ai azzakarin ka gabarka ce wato in dai ka taba azzakarin ka irin yadda kake taba kowace gabarka to alwala bata kare ba domin ba wanda zaka ga yana shafa hannun shi saboda sha'awa duk jarabar shi ba za ga yana shafa hannun shi ko yana shafa goshin shi ko yana shafa bayan shi saboda sha'awa ba to in dai har larurar da tasa kake taba bayanka susa tasa ka taba azzakarin ka kai tsaye ba tare da wani haili ba tare da wani abu da ya sha makance ba alolar ka tana nan to amma in har ka taba azzakarin ka da manufa irin tamassu zakar ka shafi azzakari azzakari ne irin wanda namiji ke shafan azzakari ya ji dadi to alalaka ta kare wannan tana daya daga cikin hanyoyi mafiya waɗanda malamai suka bayar dangane da waɗannan hadisan guda biyu to kun ga yanzu waɗannan hadisan suna daga cikin kyawawan misalin da zamu yi karancin ilimi na waɗannan abubuwan da muka fadi a kasanmu a shekarun baya sai muka ji malamai a kasan nan in suna karantar da bulugul maram wanda bulugul maram ya dauko waɗannan hadisan guda biyu da zaran malaman sun zo sai ka ji sun dauki wanne ne suka saba da shi sai su ce ai wanda da ya taba zakarin shi kawai alula ta kare wancan innama hiya bada'atun minka sai su ce an shafe shi sai su ce an shafe shi wanda wannan magana zamu zo mu magana akan ta dangane da ina hukuncin kawai ka ce an shafa aya ko an shafa hadisi zamu zo mu tattauna insha Allah dan haka mataki na biyu kenan aljam'u wat tarjih matakin farko aljam'u wat tarjih ka hada su ka fassara su kowanne ka bashi kyakkyawan ma'anar shi har wa yau ga hadisi can a karshe karshen bulugul maram zaka ji inda annabi yake tsoratarwa game da ba da sheda ba a tambaye ka ba nan take kuma sai ga wani hadisin yana ba da muhimmancin bayar da sheda ba a tambaye ka ba mana mafi alherin ku shine wanda ya ba da sheda ba a tambaye shi ba wata riwaya kuma tace mafi sharrun ku shine wanda ya ba da sheda ba a tambaye shi ba yanzu waɗannan hadisan dukkanin su kowanne nan yace mafi sharri nan yace mafi alheri akan abu daya malamai sai su gano duk wanda yazo ya ba da sheda ba a tambaye shi ba wanda za ta hada bayi su bautawa Allah kamar ganin wata ko wata mas'ala wanda za ta sa bayi su ainihin sadu da Allah su bautawa Allah to wannan ainihin ya zama mafi alheri mutumin da ya ba da sheda tsakanin musulmi guda biyu da ake kokarin sulhunta su gaba ta barke ko kuma rashin sulhu ya faru shi kuma ya zama mafi sharri to kun ga waɗannan kananan misalai ne ko kadan ne cikin misalan da zaka ga zahirin hadisai suna karo da juna amma sai kai amfani da wannan ilimi da ake kira ilmu mukhtalafil hadis wato ilimin da ke taimakon ka wajen iya warware rigingimin da ake gani a tsakankanin hadisai dan haka jama'a ku kiyaye wannan ilimin hadisi ilimin usulul fiqh a karkashin shi al-qawaid al-fiqhiyya kwarewa game da harshen larabci, sannan sai kuma abin da ya shafi wato shi kanshi sanin ainihin fiqhu din. Ka karanci littafin fiqhu? Shin sa mu ɗan salafiyya ba mu hana a karanta littafin fiqhu ba na mazhaban malikiya ko shafi'iyya ko hanabila, amma abin da muka hana shi ne a kafe a kan littafi ko da ga dalili ya zo daga Allah ko daga annabi ya saba mishi. Saboda haka ahlus sunna a Najeriya da kuka yi wa kanku jafa'i, mafi yawancinku kuka daina karanta kawa'idi, ahlari, ishmawi, iziya, risala, askari, kurdaji, wannan jafa'i kuka yi wa kanku. Duk duniya ba a taba samu a cikin tarihin ahlus sunna haka ta faru ba. Ana karantar da littafan fiqhu a kowace nahiya. Idan a Saudiya kake za su koya maka littafan ainihin Hanabila, idan kana kasashen Pakistan ne da Malaysia da sauran za su koya maka littafan Shafi'iyya da Ahnaf, idan kana kasashen Maghribul Arabi za su karantar da kai littafan Malikiyya domin su ma ita suke bi. Idan kana kasashe ne waɗanda ake karatun littafai irin na ainihin wato Shafi'iyya, Hanafiyya, Hanbaliyya, duk inda kake za su karantar da kai kamar yadda muka ji shi kanshi mai littafin nan bagawai an karantar da shi littafin fiqhun Shafi'iyya. Wannan bai hana shi ya dawo ya zama salafi ya tsaya akan abin da dalili ya karkata a kai ba, sai dai ka'idar ita ce a fara gabatar da Alkur'ani da Sunna, sannan duk abin da zai biyo baya sai biyo baya. To kaga wannan kenan akwai babban aiki akan ahlus sunna na samar da makarantu waɗanda suka amsa sunansu. Shi yasa ahlus sunna ku je ku binciki makarantun islamiyyan da kuke da su, shin suna yin abin da ya dace ko ku suna bata wa ƴaƴanku rayuwa da lokaci, ana ta hayaniya da bata wa juna lokaci su da malaman? Shin kun ba da muhimmanci game da samar da ƙwararrun malamai nagartattun littattafai? Shin kuna ɗibo waɗanda za su ba ku shawarar me ya kamata a yi, ko kuwa dai kawai in dai ƴaƴanku na zuwa islamiyya shikenan kuna ganin ibra'u zimma, wato kun sauke nauyi a kanku? Akwai sauran aiki, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To dan haka kun ji matakin farko, kokarin hada hadisan. Mataki na biyu, idan ka kasa hada hadisan to sai kai kokarin binciken ko kana da masaniyar tarihi. Misali wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe shi ne a lokacin yakin Khaibar, wancan hadisin kuma Annabi ya faɗe shi ne a lokacin da aka ainihin tafi Hajjatul Wada. To sai aka ga sun saba kuma an yi kokarin hadawa an kasa, to ana da tarihi a hannu. Shine wannan hadisin Abu Huraira yace da muka je yakin Khaibar sai Annabi yace kaza, wannan hadisi Jabir yace da muka je Hajjatul Wada sai Annabi yace kaza, sai aga maganganun sun yi karo kuma aka kasa hadawa, to sai a gabatar da maganar Jabir da ya ruwaito hadisin Jabir, sai a ce ya zama nasikh, hadisin Abu Huraira ya zama mansukh. Me yasa? Hajjatul Wada an yi ta a shekara ta 9, yakin Khaibar an yi a shekara ta 7. To kaga wanne aka fara yi? Yakin Khaibar. To Hajjatul Wada ta zo daga baya. To maganar da Annabi ya faɗi in aka samu ta yi karo da wanda ya faɗi a can baya, ku kiyaye. To sai a ce wadda ta zo daga ƙarshe ta shafa ta farkon, amma da sharadi. Sharadin shi ne ya zama maganganun duk sun zo da salo ɗaya. Idan aiki ya saba wa magana ko magana ta saba wa aiki, anan ba karo ba ne ko karam, ko miskala zarratin, sai in magana ce ta saba wa magana ko aiki ya saba wa magana, ai aiki ya saba wa aiki, to shi ne sai a ce an samu karo. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in za ku tsuguna kar ku fuskanci alƙibla, kar ku baiwa alƙibla baya. Wannan hadisi ne sahihi, yana nan cikin Sahih al-Bukhari da Muslim da ainihin Sunan Tirmidhi. A cikin riwayar Tirmidhi har sahabi Abu Ayyub al-Ansari da ya ruwaito hadisin yace, a har da Muslim ma a riwayar Muslim yace da muka je ƙasar Sham sai muka samu sun giggina ɗakunan ban ɗaki suna fuskanta alƙibla, yace sai mu shiga mu tsuguna, amma muka zo tsugunawa biyan bukata sai mu dan waskace haka, dan dai kar mu saba wannan hadisin, sannan in muka fito kuma sai mu roki gafara Allah, ma'ana mu ce gufranaka ko kuma wani abu makamancin haka. Idan an fahimci wannan, yanzu kun ga magana annabi sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar da cewa fuskanta alqibla ko baiwa alqibla baya bai halatta ba wajen tsuguno. Aikin sahabban da suka ruwaito kuma hadisin sun fahimci cewa ko a ginannan daki ne ko da a cikin ban daki ne to bai halatta a fuskanci alqibla ba. To sai wani sahabi mai suna Abdullahi dan Umar shi ma sai ya ruwaito tashi riwayar sahihiya tana nan a cikin ainihin sahih ko sunan Abi Dawud da musnadul Imam Ahmad yana cewa mi wata ranar Hausa madakin yar uwata Hafsa wannan riwaya har Bukhari ma yayo ta na Hausa madakin yar uwata Hafsa sai na tsinkayi sai na hangi annabi gashi can a cikin ban daki ya tsuguna ya baiwa ainihin alqibla baya yana fuskantar Baitul Maqdis. To yanzu wannan hadisin ya saba wa wancan kenan zaka ce ko malaman hadisi sun ce bai saba da badan wancan magana ce annabi yayi nan kuwa aikin shi aka gani to sai a ce ba su saba ba. Ka'idar ita ce alqawlu muqaddamun ala alfi'l, in aka samu annabi ya faɗi magana ya ce ayi kaza sai kuma aka samu aikin shi ya saba wannan abin sai a aje aikin shi ba za a kwaikwaye shi anan ba sai a kwaikwayi maganar shi sai abu maganar shi. A ƙarƙashin wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama da fatar bakin shi ya sa mai mata goma ya saki shida ya bar hudu kenan yanzu annabi ya halatta kadai ayi mata hudu ne a aikace shi kuma sai yayi mata tara to yanzu ba za kai koyi da shi ba ko kadan akan aure fiye da hudu sai kai koyi da shi a maganar shi kada a wuce hudu. An fahimci wannan da kyau ko? To abin da ya aikata kuma fa idan kana da dalilin khususiyya sai ka ce khususiyya ce gare shi, in baka da khususiyya dalilin cewa khususiyya ce sai ka ce to abin da ya da mu zamu aiki da shi shine umarnin shi shine maganar shi. Wancan kuma sai ka ji malamai suna fassarori cewa maiwa wata larura ce, maiwa wata bukata ce, maiwa haka sai su ta kawo. Amma dai duk sanda magana annabi ta faɗi kaza ayi aikin shi kuma ya saba wannan to ba za a yi hujja da ainihin aikin annabi ba. Da wannan sai aka kuskurantar da malaman fiqhu, zamu zo mu ji wannan karatu, sai aka kuskurantar da malaman fiqhu waɗanda suke kokarin hada waɗannan hadisan guda biyu don wasu sai suka ce wancan hadisin na Abu Ayyub al-Ansari yana magana idan a fili ne, idan a fili ne to kaka fuskanci alqibla kaka baiwa alqibla baya, amma idan a cikin daki ne ko a cikin ban daki to wannan ko ka fuskanci alqibla ko ka bata baya babu komai. Sai suka ce sun yi haka ne domin hada hadisa, wannan mummunan kuskure ne, basu dabbaka ka'idar cewa maganar annabi da aikin annabi in suka samu karo to ana gabatar da magana annabi ne a bisa aikin shi ba. A ƙarƙashin wannan dole lokacin da baka ce hadisan nan sun yi karo sai ka duba aiki da aiki ne, magana da magana ce, to sannan sai ka ce sun yi karo. Amma in magana da aiki, aiki da magana to ba sa karo, ana gabatar da magana ne kawai. Ka duba da kyau kai kanka a gidanka, kakan ce kada wanda ya sake zama a wurin nan sai ka kafa doka, amma kuma sai a zo a same ka ka zauna a wurin, me yasa? Akwai fassarori da wannan zaman ka zai iya dauka, ko dai su mutan gidan su ka kafawa doka amma ban da kai, saboda wani kiyaye musu mutuncin su ko lafiyar su ko wani hadari da kake kautar da su daga gare shi, ko kuma kai din da ka zauna a wurin wata larura ce ta sa ka zauna, ka hana kowa hadda kanka, ka zo zaka wuce wurin sai wani jiri ya dauke ka sai ka zauna ashe ka ga larura ce. To dan haka wani ba zai yi hujja da cewa ai da ka hana, amma ka dawo kana yi, dan haka wannan ya nuna kofar ka bude kofa a cigaba da yake a cikin ilimi ba a yi wannan. To kun ga dalilin da yasa a baya nace sai ka kware da waɗannan ilmomi guda hudu, daga ciki nace ilimin fiqhu da ilimin qawaidul fiqhiyya da ilimin usulul fiqhi, ka san fiqhu din shi kanshi, ka karanci qawaidi ahlari ishmawi iziya risala askari, ka karanta wannan ka shiga ka karanta littafan fiqhun mazhabobi daban Hanafiya, Shafi'iya, Malikiya, Hanbaliya, ka karanta. Sannan ka karanta littafai irin su Qawaninul Fiqhiyya ta Ibn Juzayyin. Ka karanta littafai irin su Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ta Ibn Rushd. Idan nace ka karanta ina nufin ka je malamai su koyar da kai. Saboda a warware maka littafan kai musu kyakkyawar fahimta. Waɗannan littafan za su taimake ka wajen ka rinka gane me yasa Imam Shafi'i ya faɗi kaza. Me yasa Maliku ya saba shi kuma yace kaza. Wato waɗannan littafan ana kiran su littafai ne na fiqhul muqaran. Wato fiqhu ne wanda ana gwada mazhaba kaza da mazhaba kaza sannan kuma a bayyana dalilin kowace mazhaba. To amma kuma akwai wani kafcecen littafi da al-Imam Ibn Abdul Barr ya rubuta. Wannan kam indai ka koyi wancan wurin malamai da kanka zaka iya karanta wannan. Mujalladi 16 ne. Al-Istidkar. Al-Istidkar littafi ne da Ibn Abdul Barr ya rubuta shi dan ya rinka kawo hujjojin fuqaha'ul amsar. Malamai na birni sune su al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad. Kowanne yana duban menene dalilan shi kuma me yasa ya faɗi kaza sannan kuma wacce magana ce ta dace daga cikin maganganu a cikin wannan littafin Ibn Abdul Barr ya bayyana ƙwarewar shi da sanin mazhabobi da kuma iya amfani da kayan aiki na ilimi wajen tace ilimi da kuma ainihin amfani da rariya wajen tabbatar da abin da yake saba ne daga tsakuwa na ilimi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka jama'a kun ji mataki na biyu shine me sai ka karkata kan dalili daya saboda ka kasa hadawa amma kana da tarihi. To anan ne nake ba da shawara da nasiha malamai da ke karambani suna daukar littafin Bulughul Maram don su karantar. Bulughul Maram ba karamin littafi bane, manta da cewa ka iya fassara larabcin shi ko kuma ka iya karanta larabcin shi. Don Bulughul Maram littafi ne da aka rubuta shi a ƙarƙashin ilimin hadisi. To in baka yi ilimin hadisi baka zo kana karanta shi da tsuran larabci to shine za a samu irin fassarar da muka ji kuna yi shekaru 20 da suka wuce. Ka zo ka karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yajlisu fi witrin min salati. Manzon Allah ya kasance yana ainihin zama a sallar witri. Haka sai mutum ya ce maka a sallar witri ne Annabi yake jilsatul isra. Me yasa bai san abin da ake nufi da witrin min salatihi ba? Mara ake nufi raka'a ta daya kafin ta biyu, raka'a ta uku kafin ta hudu. Sannan sai ka ji mutum ya karanto Bulughul Maram. Ibn Hajar ya ce rijaluhu fiqat. Shi Ibn Hajar yana cewa mutanen da suka ruwaito hadisan hadisin amintattu ne. Shi kuma wannan sai ka ji ya ce rijaluhu fiqat, kafafuwan hadisan aka kafa suke. To kun gani yana duban abin ne da larabci, wanda yake larabci ma ya nuna bai iya ba, domin rijal jam'in rajulu ne ba jam'in rijulu ba, jam'in rijulu shine arjul. Ashe in kun gane wannan to lallai ba zai yiwu ka dauki Bulughul Maram kawai kana karanta shi in kaga wannan hadisin ya saba wannan kawai sai ka ce to wannan ya shafa wannan ba. A'a, baka da'awar ya shafe sai ka shawo sharadi na farko shine ka kasa hadawa. Sharadi na biyu kana da tarihi wanne ne Annabi ya fara fadi sannan ya fadi wanne. Idan baka da wannan to sai ka tsallaka zuwa sharadi na uku shine me sai kai kokarin tarjihi ma'ana gwada karfin hadisan tare da tun farko ka tabbatar wannan sahihi ne wannan sahihi ne. To yanzu sai ka koma baya sai ka sake bincike game da ingancin hadisi. Idan ka gano ɗaya sahihi ne ɗaya hasan ne to yanzu sai kai tarjihi sai ka karkata akan sahihin shi wancan hasan din daga yanzu ya tashi daga martaba hasan. Idan matsalar da ka gano ta cikin shi ita ce akwai wani mutumin kirki a cikin hadisin amma mai mantuwa to sai ka kira shi shaf. To shi kuma wancan fa sai ka kira shi mahfuz. Idan kuwa ka gano wannan da da kace hasan ne sai ka gano wannan mutumin da ke cikin shi akwai wasu lokuta da yakan sha giya wato yana da dabi'a ta fasikanci da ka matsa bincike ka gano to sai ka ce hadisin shi ya zama munkar wancan kuma hadisin sahihi sai ka ce ya zama ma'ruf. To yanzu shikenan ka samu hanyar da zaka jefar da daya kai aiki da daya. Wannan hanyar hanya ce ta tarjihi, ita ce ka bi hanyar farko, ka tabbatar hadisan sun inganta, sai ka dawo sai kai kokarin hada su sai suka gagara haduwa, sai kai kokarin wanne ne ya shafa wani sai zan baka da tarihi, to sai ka dawo sai ka sake maimaita takhrijin su, maiwa sai ka gane dazu gaggawa ko kuma baka lura ba ta sa akwai wata matsala cikin ɗaya daga cikin hadisan. Jama'a kuna fahimtar wannan? To duk wanda ka gano yana da matsala, da gwargwadon matsalar da gwargwadon haka zaka hukunta shi. In ka gano ɗaya daga cikin masu riwayan mutumin kirki ne amma yana karɓar riwaya wurin kowa baya tacewa, sai a ce ya zama gafalalle, yana da al-ghafla, dan haka hadisin shi ya zama shaz, wancan ya zama mahfuz. In aka gano cewa wannan mutumin yana da matsala wadda ta maida shi fasiki, ta sa ba a karban hadisin shi, sai a ce hadisin shi ya zama munkari, wancan ya zama ma'ruf, ya zama sahihi. Kaji hanya ta uku. Hanya ta hudu ita ce idan waɗannan matakan guda uku suka gagare ka, sai kai abin da malamai suke kira at-tawakkuf, sai ka aje hadisan ka tattara su gaba ɗaya, sai ka aje su gefe guda, ba za ka yi aiki da ko ɗaya ba, ba za ka yi fatawa da ko ɗaya ba, domin in kai aiki da ɗaya to ai ga wani can na karo da shi kuma ka kasa gano ma'anar shi, in kai fatawa da ɗaya to ai ga ɗayan can shi kuma yana karo da shi ka kasa ba da ansa a kan shi, to shine sai malamai sai suka ce sai kai at-tawakkuf. To wannan at-tawakkuf in kai ba wai shikenan zaka watsar bane, a'a zaka ci gaba da bincike ne jama'a, sai ka samu wani malamin bayan shekara 10 sai ka ji ya ce to yanzu ya gano yadda zai da waɗannan hadisan, ya gano ɗaya daga cikin hanyoyin can uku, shine ya bi matakin farko ya kasa, ya bi na biyu ya kasa, ya bi na uku ya kasa, to yanzu gaba ɗayan abin ya zama mishi kacibis. To sai ya ce maka bayan shekara 10 yanzu ya iya gano yadda zai hada hadisan, ko kuma bayan shekara 10 yanzu ya gano nasikh wal mansukh, sai ce maka bayan shekara 10 yanzu ya gano rajihi daga marjuh. To amma kun san yaya suke wannan aikin, shine malaman hadisi ba da ka suke ba, duk abin da ka binciko zaka zauna ka rubuta shi sai ka ajiye, idan ka ajiye sai kai mishi file, banda kana da file in kai dan zamani ne akan computer ya kamata ya zama ka fitar da shi kai printing saboda matsaloli na virus da makamantansu, sai kai printing sai ka ajiye, sai ka dan yi rubutu a jikin file din kaza kaza, sai ka ci gaba da harkokinka, kuma munasaba ko kuma lokaci zuwa lokaci kana waiwayar wannan bahasin naka, kana ƙara bincike, kana ƙara nazari, kana ƙara gano abubuwa, sannan kuma kana tuntuba, ita ce consultation, kana tuntuban ƴan uwanka masana, kana tuntuban malamai waɗanda suka gabace ka, wani lokacin ma ka zo cikin ɗalibanka sai ka jeho matsala, meyiwa Allah ya taimaki wani da basira garin tattaunawa ya fito da wata mafita wadda za a iya samun yadda za a yi da hadisa. Saboda haka a cikin wannan shekaru da zaka zauna fa ba wai ka watsar da abun bane, kuna fahimta jama'a? To waɗannan ka'idojin kamar yadda nace kun ji a cikin su, na tabo wasu daga cikin na baya kuma na tabo wasu daga cikin na gaba, kaga nayi maganar nasikh wal mansukh, yanzu kowa ya ji yadda ake nasikh wal mansukh, bayan ka ji yadda ake at-tarjih, to dangane da mas'ala ta al-jam' jama'a, manyan masana irin su al-Imam at-Tahawi sun rubuta manya-manyan littattafai dangane da ainihin wannan mas'ala. Al-Imam at-Tahawi ya yi rubutu jama'a, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, wannan garibin hadisi mafi girman littafi da aka rubuta akan wannan jama'a shine sharhu mushkilul athar, ikon Allah. Kun ga wannan malamin Shu'aib al-Arnaut shi ya zauna yayin wannan aiki, malamin nan da ya aikin sharhu sunna shi ya wannan aikin, shi ma mujalladi 16 aka buga shi, daya biyu haka guda 16, hadisin duk da kake ganin yana karo da wani to sai ka dauka sai ka ainihin dubi wannan littafin, sai ka gano hadisin, sai ka ga ya dauko wannan hadisin da kai a tunaninka yake karo, sai ainihin ya warware maka, yace ga bayani ga bayani, sai warware maka. Aikin wannan littafin kenan. Naka dalibai su sani, babu littafi hafili kamar wannan, babu babba kamar wannan a cikin wannan babin, wanda ainihin su manyan malamai suka ainihin rubuta. Sai dai shi littafin, in ka fahimci abin da muke magana, to ba yayi tartibin littafin bane, bai ce babin sallah, babin zakka, a'a, kawai zai kawo maka hadisi dangane da zakka wadanda suka yi karo, sai kuma ka ji hadisi na gaba shine dangane da cin nama wanda zai karo, dangane da shan ruwa a tsaye, dangane da aure, haka yake kawowa. Sai aka samu ga wani babban malami ya zauna yayi tartibin shi, Khalid Mahmud Ar-Rabat, ya yi tuhfatul akhyar bi tartibi sharhi mushkilil athar. Wannan littafin gashi nan jalladi 11 ne ko 12 gashi nan, ya zauna yi wannan aikin. To amfanin wannan littafin a bisa wannan shine, lokacin da wannan a hargitsa yake tsakanin zakka da azumi da aure da tauhidi, wannan kai tsayin kaje zai ce maka kitabu tahara, to duk hadisan da suka rikice maka game da tsarki sai ka taho nan. Amma wancan kuwa za ka ci gaba da lalibe ne cikin mujalladai 16 ɗin ko 15 har sai inda Allah ya datar da kai. Amma wannan kai tsaye za ka tafi ne. Don haka fa'idar wannan tuhfatul akhyar kenan akan asalin nashi. Jama'a kun fahimci wannan? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Littafin da ke biye da wannan wajen nagarta shine littafin ta'wil mukhtalifil hadis والرد على من يريب في الأخبار المدعى عليها التناقض. معنى حديثا دا كي يغنين سنة كرو دا جونا توقع اند دا كي كفص راس سنن دا كما ردي غوطن دا سكي كاو شكا غما دا حديثا النبي چوا اي حديثا ما سنة كرو دا جونا. الإمام ابن قتيبة الدينوري أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة wannan littafin gashinan tahqiqin malam Salim ka samu wannan littafi a matsayin ka na dalibi in hadisi suka rikice maka da kuma raddi ga yan kalakatu wadanda suke cewa ai saboda hadisan ba annabi ne ya fade su ba, ai saboda ba gaskiya bane shi yasa ake samun tifka da warwara a cikin ainihin hadisa. Na fatan jama'a sun gane wannan. Jama'a, wannan ita ce ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin da ake bi wajen fahimtar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita ce me duk hadisin da ya karo, to karka ce wani ya shafa wani sai kai kokarin bin waɗannan matakan. Abbabitu rabi'a, ka'ida ta hudu, ma'rifatun nasikh wal mansukh min al hadis, sanin hadisan da suka shafa wasu da kuma hadisan da aka shafe. Ina ganin wannan na yi muku bayanin ka'idojin, amma dai babbar ka'ida ita ce kar kai gaggawa cewa hadisi kaza ya shafa kaza da kawai mujarradin ra'ayinka ko dan ya saba abin da kake akai. Muna jin irin wannan wauta a cikin wadanda ake cewa malamai ne a Najeriya, da an jawo hadisi kawai ya ji ya saba mai sai ce an shafe shi. In ka ce waye shafe shi, wace ka'idar ka bi ka gano an shafe shi, sai ce wai ba a yarda da shi bane. Ko manhajin malaman hadisi, malaman hadisi ba sa shakka ga kowa magana, sai a ce ba a yarda da kai ba mana, ke da an yarda da kai daga ka fade ba wanda zai maka musu, kawo mana dalili. In yace baya son jayya, sai a ce ita ka jawo, kai ka jawo jayya. Suna da hanyoyi da suke muku wayo, sai ce a shi bai ilimi dan jayya ba, baka ilimi dan jayya ba, amma ka shiga abin da baka da ilimi akai. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Saboda haka baka cewa an shafa hadisi sai kana da tarihi a hannunka. Tarihin yaushe annabi ya faɗi wancan, yaushe kuma ya faɗi wannan, a nan ne zan iya bugun kirji in ari bakin Ibnul Qayyim in faɗi wannan maganar da Ibnul Qayyim ya ce. Ya kai ɗan uwa, ka sani da cewa hadisan annabi waɗanda aka shafe da waɗanda suka shafa wasu ba su kai guda goma ba, ya ce ba su ma kai rabin goma ba. Me Ibnul Qayyim yake nufi da wannan maganar? Ita ce kenan duk wani hadisi da kake ga yana karo da wani, ko da akwai tarihi tattare da su, ko kar ka fara da'awar an shafe tukuna sai kai kokarin hadawa. Idan kai kokarin hada su ko to zaka iya ganowa insha Allah. To malamai sun yi rubutu don su taimake ka da ka'idoji. Mafi girman rubutun da na san an yi wanda yake cike da ka'idoji kusan guda 100 waɗanda sai ka bi ɗaya bayan ɗaya kai nazari tukuna kafin ka dira akan bostop da zai ce maka to yanzu hadisi kaza ya shafa kaza, shine littafin al-itibar fi nasikh wal mansukh min al-athar na malam Abubakar Muhammad dan Musa al-Hazimi al-Hamdani. Littafin ma'rifatun nasikh wal mansukh ko al-itibar fi an-nasikh wal mansukh na al-Imam Abubakar al-Hazimi. Idan ka samu wannan littafin dan uwa kar ka shiga karatun littafin sai ka karanta muqaddimar shi kaf. A cikin muqaddimar ce malam Hazimi ya lissafo waɗannan ka'idoji kusan guda 90 da wani abu waɗanda waɗannan ka'idojin zai gaya maka ɗaya bayan ɗaya duk hadisin da kake tunanin wannan ya shafa wannan gwada wannan ka'ida akan su tukuna. Tsallaka zuwa waccan, tsallaka zuwa waccan, tsallaka zuwa waccan, ga sunan duka a cikin muqaddima ga sunan ya kawo alwajhu tasi alwajhu salis ashar alwajhu kaza kaje duka gani. Saboda haka hatta ita kanta cewar hadisi ya shafa hadisi samun tarihi a hannu din ba shine mataki na farko da ake so ka duba ba, sai kai kokarin hada su tukuna in ya gagara sannan sai kai amfani da tarihin da kake da shi. Jama'a kuna fahimta wannan da kyau? Sannan ga littafin An-Nasikh wal Mansukh min al-Hadith na al-Imam Abu Hafs Umar ibn Ahmad ibn Uthman wanda aka fi sanin shi da Ibn Shahin. Wannan littafin shine mafi dadewa a iyakar sani na da bincike na daga cikin littafin da ainihin aka rubuta a karkashin wannan domin kaga a cikin karni na hudu malamin ya rasu. Ya rasu hijira na da 380 da ainihin 5 da rasuwa. Yanzu kusan shekarar shi 1100 da wani abu da rasuwa. Allah madaukakin sarki ya gafarta mai. Sannan sai littafin Abdurrahman ibn al-Jawzi mai suna Ikhbaru Ahli Ar-Rusukh fil Fiqh wa At-Tahdith bi miqdar al-mansukh min al-hadith. Wannan littafin Ibn al-Jawzi ya rubuta shi. To wannan littafin na daga cikin abubuwan da ya bambantu da su shine malamin da ya rubuta kwararre ne a hadisi kuma kwararre ne a fiqh. Saboda haka yayi yawo a cikin duniya hadisi da fiqh yayi kokarin zakulo maka. Yana isharar waccan magana ne yana son ya nuna maka hadisan da aka shafe in hikkon nan ne ɗan kadan ne. Shi yasa yace bi miqdaril mansukh min al-hadith. Ɗan kadan ne daga cikin waɗanda aka shafe. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Sannan sai rusukhul ahbar fi mansukhil akhbar na al-Imam Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim dan Umar al-Ja'bari. Al-Ja'bari shi ya rubuta wannan littafi rusukhul ahbar wato zurfafuwa ta masu sani fi mansukhil akhbar game da hadisan da aka shafe su. Kana buƙatar ka samu waɗannan littafan. Sannan wani matashi dan ƙasar Yemen ya rubuta wannan littafi shi kuma Abu Mu'az Sa'id dan Sa'adi al-Khawlani. Ina fata an gane da shi da Abu Muhammad Nabil ibn Muhammad al-Ammari. Wannan littafi gashi al-Jami'us Sahih min Nasikh al-Hadith wa Mansukh. Su sun takaita sai da suka binciko waɗanne ne suka inganta sannan suke tattauna wannan ya shafa wannan ko wannan bai shafa wannan ba. Suna daga cikin bambancin da ke tattare da waɗannan littafan. Waɗannan littafan wani lokacin suna ɗibo hatta hadisan da basu inganta ba, su yi kokarin tattauna su tsakanin su da hadisan da suka ainihin inganta. Wanda in kun fahimci ka'idar da na kawo da farko to wannan ma ya saba ma asalin ka'idar, domin ka'idar ita ce sai hadisan sun tabbata tukuna sannan ake kokarin hada su. In abu ya gagara an san tarihi ai kokarin bayyana wanda ya shafe da wanda ainihin aka shafe. Jama'a kun ji wannan ita ce ka'ida ta hudu. Ita ce me? Ma'rifatun nasikh wal mansukh min al hadith. Dan haka a cikin waɗannan karatutuka da zamu zo mu fara na sharh sunna insha Allah, idan har kaji mun ce maka hadisi an shafe shi, to gaskiya ba mun ci tuwo ne mun koshi kawai mun bugi hadisin mun ce an shafe shi ba, sai mun kawo maka dalilai na ilimi waɗanda za su tabbatar da cewa an shafa hadisi. Ko kun fahimta jama'a? Amma ba haka ba, kawai ka dubi hadisi kawai ka dirka mishi bindiga ka ce an shafe shi, za ku haɗu da manzon Allah a filin alkiyama. Misali hadisin kaho, hadisin kaho da watan azumi, hadisin kaho da watan azumi, wanne ne ya shafa wani? An hana yin kaho da watan azumi ko ba a hana ba? Ga annabi ya ga sallallahu alaihi wasallam wani yane wani kaho a baki da wan zaman da wanda ake wa, sai annabi ya ce aftara alhajim wal mahjum, da mai yin kahon da wanda ake wa azumin sa ya kare, to kuma sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi a cikin watan azumi kuma annabi an yi mai kaho. To yanzu me zaka ce in dai ka fahimci darasin da nake yi tun dazu? Suna karo da juna? Ba sa yi, ba sa yi. Me yasa? Saboda waccan magana annabi ce aftara alhajim wal mahjum, wannan kuma fa aikin annabi ne, dan haka maganar ma karo bata taso ba. To yanzu wanne ne muhkami a ciki, wanne ne zai aiki yanzu, da wanne zai aiki? Shi ne kaho na karya azumi. To sai kuma suka fara tawili, tun aka ce kaho na karya azumi, sai in kahon zai jikkata mai azumin, sai in kaza, sai in kaza. To wannan kuma za mu zo mu tattauna dangane da, ku rike min wannan misalin, za mu zo za mu ainihin tattauna dangane da amfani da sharhin hadisi. Dan har yanzu ba mu zo matsalar kuma ya ake gane sharhin hadisi ba. Yanzu wai ana maganan ne tukuna menene zai taimake ka game da, wato kamar misali jama'a, bakanike ne sai zo zai wanke rigar shi. Ina ga abu na farko da bakanike kamata yayi, ya caje aljihon wannan riga, duk wata sufana da wani plug ya ciccire tukuna. In ba haka bai karmatsa ta a cikin ruwa, karshe zai samu wata waya da ya goge plug da ita ta cike shi. Saboda haka yanzu abinda muke yi fa tukuna, har yanzu ba a fara maganar sharhin hadisi ba, ana maganar yanzu akwai wasu abubuwa da ya kamata ka duba tukuna kafin a fara maganar sharhin hadisi. Su ne ka dubi hadisin ya inganta, shin hadisin akwai wani wanda yake karo da shi, ko kuwa hadisin shi kadai ne a fagen? Shin wannan hadisin ya kubuta daga wanda ya shafe shi, ko kuma shi ya shafa wani, ko an shafe shi? To sa'annan sai kuma mu tsallaka zuwa magana ta gaba, ita ma har yanzu fa ba a kai ga sharhin hadisi ba, ita ce adhabit al-khamis, ma'rifatu asbab wurud al-hadith, sanin dalilin da yasa annabi ya faɗi hadisi zai taimake ka wajen kaiwa hadisin fassarar da ta dace. In ba haka ba, zaka je ka dauki hadisin ka fadada fassarar shi, ka shigo da abubuwan da ba su a cikin hadisin. Misali wani hadisi da wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum, wannan hadisi sahihi ne, Muslim ya fitar da shi. Annabi wata rana ya ce ku kuka fi kowa sanin al'amuran duniyanku. To yanzu wannan hadisin ya nuna annabi ba ruwan shi da abin da ya shafi harkar likitanci, ba ruwan shi da harkar gona, ba ruwan annabi da harkar siyasa, ba ruwan annabi da harkar injiniyoyi, ba ruwan annabi da duk wata harka. Abin da annabi kawai ya sa gaba shine me? Harkar lahira, harkar addini. Haka kake fahimta a hadisin ko? To kai zuku, kai zuku. Sai ka koma ka dubi me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan hadisin, sannan zaka iya fassara shi. Wata rana ne suka zo za su kada wa dabino kilili. Abinda ake nufi da kada wa dabino kilili shine halittu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, komai da kuka gani namiji da mace ne, komai da kuka gani namiji da mace ne. Dan haka dabino akwai namiji, dabino akwai mace, gwanda akwai namiji, gwanda akwai mace, haka gwaiba, haka mangwara, haka komai, haka mutane, komai da ka gani. to wannan dabino akan ɗibi hudar dabino sai a je a zuba ta a jikin wannan hudar na macen dabino, ko kuma a je a datsuwar gefe nashi sai a soka icen wancan dabino, shikenan wannan sai yaya. Tunda nan ba kasan noman dabino bace, mai wa ba za ku cika fahimtar wannan abun ba. Amma dubi gwanda, akwai gwandar da za a shuka ta sai kaga kawai tana ta yin huda tana zubewa, sai ka ji Bahaushe ya ce namiji ce. Da za a ɗibo wata gwandar a ɗibo hudar ta a zo a hada su, ko kuma yadda su masana za su ba da shawara ga yadda za a yi bayan su, ga yadda za a yi auren su, to da sai kaga wannan da hudar take zubewa ta koma ita ma tana yaya a ƙarƙashin wannan, da annabi ya ga za su yi haka sai ce musu a ai ku bari ba sai kun yi ba. To yanzu wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi, tattaunawa farko da ta zo, shin annabi ya faɗi wannan da wahayi ne ko ya faɗi wannan da iyawa ce a matsayin shi na Balarabe shi ma wanda ya san harkar noma? Al-Imam Shawkani ya tattauna wannan a cikin littafin Irshadul Fuhul. Na tattauna wannan matsalar a muqaddimar karatun littafin At-Tibbun Nabawi. Kuje ku nemi kaset din. Takaitacciyar magana ita ce duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi, to Annabi baya faɗi da ka. Kowace irin magana ce Annabi ya faɗi, wahayi ne Allah madaukakin sarki ya mishi. To amma kuma a cikin wahayi akwai abin da yake tafiya kai tsaye zuwa ga ibada. A cikin wahayi akwai abin da yake tafiya kai tsaye zuwa ga mu'amala. To yanzu wannan magana kada kilili da za su yace ba sai sun yi ba, yana tafiya zuwa ga mu'amala ne. Sai ba su yi ba, sai a shekarar sai dabino suka ki yaya, da dabinai suka ki yaya sai suka kawo kuka zuwa ga annabi, sai annabi yace antum a'lamu bi umuri dunyaku. To al'amuran duniyan ku farko dama ku kuka fi sani. Yanzu mai annabi yake nufi, ku je ku ci gaba da yi. Kenan wancan umarnin da ya bayar tunda ya shafi abu ne na mu'amala, ashe ba lallai bane sabbaka shi don ba ya tafi zuwa ga ibada bane. A ƙarƙashin wannan sai annabi ya nuna a ai wannan al'amari ne dama naku na duniya, kuma kun san shi, kuma kun saba, to ku je ku ci gaba da yadda kuka saba. To yanzu kaga wannan hadisin, gano wannan dalilin da yasa annabi ya faɗi, to zai takaita maka fahimtar hadisin ga iya abin da annabi ya faɗi. Amma in ba haka ba, yanzu zaka ji ɗan boko daga cikin Larabawa na ƙasashen Masar da Siriya da har Saudiya, zaka je ka same su da zarar malami ya wata magana wadda ta shafi allurar rigakafi, malami ya magana dangane da abin da ya shafi harkar noma, malami ya yi magana dangane da abin da ya shafi harkar lauyoyi, sai ka ji wani dan boko yana cewa bayan annabi ya ce antum a'lamu bi umuri dunyaku, ai ku malamai ba ku san al'amuran duniya ba, mutanen duniya su suka san harkar duniya. Ashe kaga wannan hadisi ba yana nuna cewa musulunci ba ruwan shi da harkokin duniya bane, ko kun fahimta sabanin yadda su yan boko suke kafa hujja da shi. In ka dubi musulunci, surar da tafi kowace tsawo a cikin Qur'ani ita ce Baqara. Ayar da tafi kowace tsawo a cikin ta tazo ne akan mu'amala ba akan ibada ba, ita ce ayar ciniki, ayar rubuta bashi. Yanzu wannan irin addinin ne za a ce ba ruwan shi da masaniya game da harkokin yau da gobe, to ba zan tsawaita magana akan wannan ba, nayi magana akan wannan ranar. Addinin musulunci yadda yake magana akan ibada haka yake magana siyasa, yadda yake magana akan ibada haka yake magana tattali, haka yake magana rayuwa. Na haka musulunci yana da ta cewa hatta game da irin kalar rigar da zaka sa, musulunci yana da ta cewa game da irin takalmin da zaka sa, musulunci yana da ta cewa game da nau'in irin hijabi ta bangaren tsawo da kauri da fadi da zubar shi ƙasa ko ɗagewar shi, musulunci yana da ta cewa, musulunci yana da ta cewa game da irin abincin da zaka ci da irin ruwan da zaka sha da hannun da zaka ci da yadda zaka sha ko ka ci a tsaye ko a zaune, musulunci yana da ta cewa game da girman lomar da zaka saka a bakinka. Yanzu waɗannan abubuwan dukansu ba ibada bane. Musulunci yana da ta cewa game da yadda zaka sadu da matarka, musulunci yana da ta cewa game da yadda zaka shiga ban ɗaki. To yanzu addinin da yake da irin wannan shine zaka dauko wannan hadisin ka kafa hujja akan cewa wannan ya nuna babu ruwan musulmi da babu ruwan malamai da harkar da ta shafi rayuwar yau da gobe ko kun fahimta jama'a wannan maganar ina raddi ne zuwa ga ƴan boko amma har da ƴan arabiya da dama daga cikin ƴan arabiya tun daga malaman alrammomi masu karatun alqur'ani har malaman fiqh da ke karantar da littafan hadisi da fiqh a zaure da larabci galibi sai suka ɗebe kansu game da duk wata harka ta duniya da hakan aka zo duk wani abu da ya shafi harka ta rayuwa sai zama gaba ɗaya ba abinda zaka samu malami ya sani duk abin da aka zo sai ka ji yana hujja da waccan aya ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun wannan Allah yana siffanta kafirai ne da yake cewa sun san zahirin rayuwar duniya sun gafala game da lahira ka ji aibin kenan sanin zamani sanin duniya sanin me ke gudana a duniya ba shine laifi ba amma ka san laifi shine sanin duniya ya sa ka gafala game da sanin lahira sanin duniya ya sa ka gafala da sanin lahira shi Allah yake zargi a ayar dan haka ustazai ku tashi ka haddace qur'ani tafi ka je ka nemi admission ka karanta accounting tafi ka je ka karanta geography tafi ka business admin ustazai cikin ku a samu lauyoyi a samu injiniyoyi a samu wadanda za su kware game da harshen turanci da faransanci ustazai ka je ka ga Abu Ishaq al-Huwaini al-Hijazi Hijazi almajirin albani ne yana nan yanzu kusan shekarar shi 60 sai da ya kware sai da ya masters akan yaren Spanish da yaren faransanci balarabe ne dan Masar ya tafi Faransa ya je karatu ya tafi Spain ya je karatu ya kware sannan ya dawo ya zauna gaban Muhammad Nasiruddin al-Albani ya waye gari ya zo ya kware game da ilimin hadisi har sai da takaitin albani na da rai yana nuna shi yana cewa duk abin da kuke bukata in ban samu lokacin yi muku ba ku tafi wurin Hijaz Abu Ishaq al-Huwaini ku tafi wurin Ali Hassan ku tafi wurin Samir ku tafi wurin Salim sai dai zan annabi yana sai dai zan Muhammad Nasiruddin al-Albani yana nuna shi a lokacin da albani ke nuna shi a lokacin bai wuce shekara 30 a duniya ba me kake tunani a yanzu zaka ganshi a cikin Qanatun Nas wata tasha akan Nasir mai suna Qanatun Nas zaka ganshi yana karatun Sahihul Bukhari babban malamin hadisi sai da ya karanta littattafan hadisi da malamai suka rubuta tun zamanin da har zuwa yanzu ya rinka bi yana gano wasu kurakurai waɗanda suka yi yana gyara musu don Allah ko akwai wanda hannun shi zai kai ga littafin gashi canjawa gashi da yawa zaro ɗaya ka gan shi wannan littafin shi kan shi wannan littafin sai da malam Nasiruddin al-Albani ya yaba mishi tanbihul hajij ila ma waqa'a min an-nazar fi kutubil amajid fadakarwar da wanda ya hana idan shi bacci yake wato ya hana idan shi bacci ne ya bi littafan hadisi kafta kafta yayin ta karantawa tun daga dubun tun daga daruluka zuwa yanzu ya rinka gano a wuri kaza wani da yake kaza kuskure ne dan haka sai ya kawo kuskuren da wani yayi tashi hukumuhu bi shudhuhi in kana min jihati infirad at-tahawi bihi falaysa bi shay'in لأن الشاذ من الثقة مقبول لأن الشاذ من الثقة مقبول قلت سي أبو إسحاق يجي رضي الله عنك الله يرددك وانين يوانن كذكرا بدر الدين العيني أتكي عمدة القاري شرح بخاري ما قانا دنكي موكو دازو قاتا إتتي إلنتي يجي سبو دا إدم تمن كيركي aka samu yayi ruwaito hadisi amma hadisin ya zama shazzi to ana karbe wannan magana ba daidai bace sai Abu Ishaq yace qultu radiyallahu anka Allah ya yarda da kai Allah gafarta maka fa kaifa yakunu shazu maqbulan ta yaya shazzi zai zama abin karbe wasmuhu yadullu ala rad Allah gafarta malam sunan shi ma kada yana nuna a watsi da shi wa halla qulta wa ziyadatu thiqa maqbulan akramaka Allah ai da ka ce idan mutumin kirki ya ruwaito hadisi sai aka samu kari akan riwayar wasu mutanen kirki sai a karba li yakuna kalamuka arjalil qabul, dan magana ka ta zama za a sa ran ka sa ran a karbe ka. Sai ce wa ma'rufun lil aikashna ita magana ka gani gashi shi akan haka mujalladi 6 dama kun fahimta me yasa na kawo wannan misali. Abin da yasa na kawo wannan misalin, kaga wannan littafin wanda ya rubuta shi Balarabe ne amma dan boko ne, hannun turawa ya karatu, masters yake da shi a cikin yaren French da kuma Spanish. Ustazu, kana da diploma, kana da NCE, kana da degree, kana da masters. Wallahi waɗannan abubuwan da nake faɗi suna da alaka da da'awar yau. Karka sake ka zauna ka zama dan Arabiya zalla. Kana fara da'awa, wallahi abu na farko suna kallon ka tukuna, za su kalle ka ba gidaje, saboda Allah yana aiko annabawa daidai da kowane zamani. Malamai su ne magada annabawa. Allah yana duban kowane irin zamani, yana aiko annabawa domin su iya ba da ansoshin kalubalen da ake musu a wancan zamanin su. To malamai da su gaji annabawa, sai ka zauna sai kai nazari, shin yanzu harkar boko tana da alaka da rayuwar mutane ko ba ta da alaka da su? Harkar kasuwanci, harkar banki, harkar inshora, harkoki irin na sadarwa suna da alaka da rayuwar yau ko ba su da ita? To yau akwai malamin da saboda tsoron Allah ko waya bai iya bugawa ba, saboda imani in ka bashi lamba bai sai da zai buga ba, bai da waya saboda imani da takawa, ko kuma ustazai yan takife kuna ƙara ziga shi ai wannan saboda tsoron Allah, shi wai ko waya bai da ita. So kenan waɗanda ke da waya fa, kai da kake faɗin haka kuma kana da waya, me kake nufi kai baka tsoron Allah? Wannan duk munafunci ne jama'a, wallahi alazim munafunci ne. Ka takurawa kanka ga abin da ya daidai da zamaninka. Saboda haka ustazai, idan kuna so ku shiga harkar da'awa a wannan zamanin, kar ku sake abako a baya. A matsayinka na matashi, kai kokari ko diploma nan ko dan fallan degree din nan ya zama kana da shi. Saboda me? Kai dai kaga irin guguwar da take kadawa, shi yasa wata musiba da ake fuskanta yanzu ban san ko jama'a sun fuska sun fahimce ta ba. Mafi yawancin malamai da basu karatu boko ba, da suka samu kansu a cikin suna ganin kaskanci ne, sai kuma suka jarabtu ƴaƴan su su boko, dan haka sai suka gafala game da ƴaƴan su su addini ba. Dan haka sai ga da yawa malaman da suka shahara sai ga ƴaƴan su ba san addini ba, kawai abin da yake bada muhimmanci shine ƴaƴan shi dai su yi boko, saboda shi yana ganin kaskancin da ya fuskanta na rashin boko kada ƴaƴan shi su fada ciki. Sakamakon haka sai kuma gidan ya mutu, gidan wane sai a samu dukansu ƴan boko ne gaba ɗaya, ba wanda zai iya karanta qawaidi balle ahlan sharri ya faru. To dan haka a tsaya ayi abin da ya dace tun san da ya dace. Abin da nake nufi shine tun daga nursery, primary, secondary, mu sanya zamu a samar da makarantu waɗanda za su karantar da boko da arabiya. Ya zama yaro in ya tashi tafiya jami'a, duk abin da ya zabi ya karanta kawai zai iya karantawa. Amma yanzu ga sunan ƴan haya Islam ne, idan aka dauke su a kulliyatu shari'a a nan ABU, Faculty of Islamic Law, in aka dauke su ba sa iya coffin, don me? Ba sa jin turanci sosai. Haka ne ko ba haka ba? Ku faɗi gaskiya, mun yi karatu da su lokacin kusan shekaru 30, ba sa jin turanci. Dan haya Islam ne, ya zo ya shiga zai diploma akan shari'a, diploma akan shari'a kuma ABU da turanci ake lecture. Gwamma jami'ar Bayero a da da na sani akwai wanda ake musu da larabci, su ma yanzu ina tsammanin ba wannan, don dama lokacin su Shehu Umar ne suka shiga suka yi ruwa suka yi tsaki akan abin da ma faculty din su ba. Sai ce yaro dan ubanka ne za mu karantar da kai shari'a da larabci, za mu koya maka, ba za mu koya maka shari'a Allah da turanci ba. Iyo malamin mu ne a gaban mu yake fadi, mun sani ai Shehu Umar malami daga jami'a, ina fata an gane. To anan abin da nake so in ce shine wannan, shi yasa kuke ga akwai babban kalubale. Yanzu ka dubi yara da suke yin jama'atu, dalibai da suke yin makarantar kungiyar haya Islam, suna iya sarrafa turanci yadda ya kamata? Akwai matsala. waɗanda suke fitowa daga Katsina ɗan bangaren Arabiya da waɗanda suke fitowa daga Hadeja ɗan bangaren Arabiya akwai matsala. To amma wani abin sha'awa shine a Katsina akwai bangaren Boko kuma Arabiya, a Hadeja akwai bangaren Boko Arabiya. To amma an ka zabi bangaren Arabiya zalla sai gan ka tafi jami'a kuma baka jin turanci. Dan haka ina ba da shawara ayi kokari a samar da abubuwa guda biyu ga suka ma haka. Abu na farko a samar da makarantun primary da nursery da secondary waɗanda za a hada karatun addini da na boko su tafi tare, yaro ya ji larabci gam ya ji kuma turanci gam a lokaci guda, ya san addini tsab, ya san kuma sciences ko social sciences ko kuma art. Ina ba da shawarar musulmi su yi haka, amma wannan ba karamin aiki bane. Wannan irin makarantar ba za ta yi dai ba, wannan irin makarantar ba za ta yi a waɗannan makarantun da kuke biyan naira 2000 ko 1800 ba. Dole ne you must think twice, ahlus sunna musulmi ku sake tunani. Waɗannan makarantu da ake karban muku naira 3000 kana murna wai ka hada wa yaro da islamiyya kuma yana zuwa dai, wallahi ba zai yi ba. Wannan sai an turke ƴaƴan musulmi tun daga matakai na primary har secondary, in ba haka ba wannan karatun ba zai yi ba. Dan da wanne za su ji da karatun ana yin shi langa da kafa daya, ko kuwa da in sun dawo ga ƴan kwalla suna jiran su a anguwa, ga ƴan drama suna jiran su. To lallai ne a san wannan kalubalen, shawara ta farko kenan. Shawara ta biyu, lallai ne makarantu irin namu din nan su samar da cibiyoyin yin diploma wadda za ta share hawaye ga waɗannan ɗalibai da ke fitowa daga haya Islam, domin ABU ba ta da mafita game da su. ABU ta ɗauke ka ta baka shari'a, za ka yi shari'a and civil law, za a samu wasu malamai waɗanda in suka yi lacca da turanci ma baka fahimta za su yi ta kyale ka aji, za su yi ta cin mutuncinka. To shawara da nake bayarwa, makarantu irin waɗannan namu su kirkiro da diploma, amma sun kirkiro da diploma ga abin da za a yi. Na ɗaya, a bada muhimmancin karantar da harshen turanci kwarai da gaske a cikin shekaran nan uku, English language da English literature, sannan sai kuma karantar da shari'a da larabci ba da turanci ba. Dama ya yi haya Islam ya iya larabci, yanzu turanci ne bai iya ba. To in aka zo aka ce za a karantar da shi risala da larabci, to za ta kara wa larabcin shi armashi. To amma kuma ta ɗaya ɓangaren fa baya jin turanci, to kuma in ya gama zai tafi ABU za ta bashi 200 levels. To in ya shiga 200 level baya jin turanci, to a shekara uku din nan da zai yana diploma, to a samo malamai gogaggu na turanci su koyar da shi English language, turanci sosai da literature a cikin shekara uku, sannan sai kuma shari'a din da ya koya a ci gaba da karantar da shi ita da turanci. To idan ya tafi ABU zai je na ɗaya ya san shari'a, na biyu yana jin turanci, to zai fama da menene, zai fama da civil law din ce. To tun daga turanci bayan kwana biyu zai iya copy. Wannan shine tsarin da ne mana a makarantar nan, wanda in Allah ya kai mu baɗi 2015, in Allah ya so za mu zo za mu fara diploma. Daga cikin ɓangarorin abubuwan da za mu yi akwai diploma in shari'a insha Allah, diploma in shari'a, zallar shari'a za a karantar da kai da larabci zalla, amma kuma za a samu gogaggun malamai su koya maka harshen turanci a cikin shekara uku din nan. To in dai da gaske kake a matsayin ka na wanda ya gama secondary yake diploma, aka ce an shekara uku ana karantar da kai turanci, turanci mai kyau, ba dan irin wanda za a jefa maka so ɗaya a mako ba, a ce a cikin kwana shida kullum kana da kamar awanni uku da za a koya maka turanci a kwana shida, ga assignment, ga littattafai, ga gogaggun malamai, ba za a yi magana da kai da Hausa ba, za ka ji turanci mai kyau insha Allah. Ina fatan Allah madaukakin sarki ya amsa mana, kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu zuwa wannan lokacin. Dan haka jama'a kun ji wannan shawara ce na kawo a cikin karkashin waɗannan maganganun da nake. Sai kuma mu sake ci gaba, hadisin da shi ma wasu suke hujja da shi a karkashin haka suke kirkiro bid'o'i masu yawa, shi ma Muslim ya ruwaito shi, annabi na cewa man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama. Wanda ya kawo sunna kyakkyawa a cikin musulunci yana da ladanta, yana da ladan wanda ya aiki da ita har zuwa ranar alkiyama. Don haka sai kaga mutum ya kirkiro wani zikiri, ko ya kirkiro wata addu'a, ko ya kirkiro wata sallah, ko ya kirkiro wani taro, ko ya kirkiro wani biki, sai ya ce ya kirkiro ne sunna ce hasana fil islam. Sai ya ce mishi a kai kuskure, ka fada da hadisin fiye da yadda yake. A koma a ga menene yasa annabi ya faɗa hadisin, zai taimake mu wajen gane ma'anar hadisin. Muna magana dangane da asbabul wurud, in ba ku manta ba, sababu wurudil hadis, sababin zuwan hadisi yana taimakawa wajen ayiwa hadisin kyakkyawa kuma ingantacciyar fahimta. Wata rana ne wasu mutanen ƙauye musulmi suka zo wurin annabi, yunwa ta kama su a ƙauyensu, wato annoba ta sauka, ba abinci, dabbobi sun mutu, ga fari, ga fatara, ga yunwa, rigunan jikinsu sun zo da su duk na fata, ya dan samu fata ya rufa amma duk ko ina a yayyage. Sai hankalin annabi ya tashi, annabi ya shiga gida ya fito, ba shi da abin da zai ba su. Sai manzon Allah ya ce, jama'a ku tara wa bayin Allah nan sadaka. Can sai jama'a suka yi shiru. Sai manzon Allah ya shiga cikin damuwa, sai wani mutum ya miƙe ya ciko hannu haka da sadaka, hannu har sadakar na zubewa, sai kawo sai ya aje a tsakiyar masallaci. Yana fara kawowa, sai wannan ya kawo, wannan ya kawo, wannan ya kawo, wannan ya kawo, sai fuskar manzon Allah tana haske sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya faɗi wannan hadisi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama. Yanzu wannan mutum da ya fara kawo sadaka ya sunnanta wata sunna kyakkyawa, da wani yana da 2000 yana son ya kawo, yana shakka, sai ga wani ya dunkulo 700 ya bayar, ko manzon Allah ya farin ciki. Kaga mai 2000 sai tashi a guje, mai 3000 sai tashi a guje. Wani da yana tunanin sadakar nan da ake nema fa buhu biyu ake nema, sai ga wani ya zo da mudu daya, annabi yayi murna da ita. To yanzu kaga wannan da ya fara irin wannan abin, to ya sunna wata sunna kyakkyawa a musulunci, wadda dama akwai ta, wadda dama akwai ta. To abinda hadisi yake nufi kenan. A ƙarƙashin haka, ba za ka je ka kirkiro wani taron maulidi, ko ka je ka kirkiro wani bikin shekara, ko ka je ka kirkiro wasu zikirori, ko ka je ka kirkiro wasu abubuwa, ka zo sai ka ce ai gashi annabi ya ce man sanna sunnatan, a'a, abinda ya mutu in karaya shi shi ake nufi kawai. Abinda aka gaza yi wanda da akwai, sai ka zo karaya shi hadisi yake nufi man sanna sunnatan. Yanzu kun ga sanin sababin da yasa annabi ya faɗi hadisin zai taimake ka ka gano hadisin, ko? To malamai sun yi rubuce rubuce da dama, hannuna ya iya kaiwa akan kwaya daya daga ciki na makarantar nan da muke da su, wa ma aksaraha, amma mafi girma daga ciki dai shine wannan. Gashi mujalladi 3, al bayan wa ta'rifu fi asbab wurud al hadith al sharif. Al bayan wa ta'rifu fi asbab wurud al hadith al sharif. الشيخ الشريف إبراهيم ابن محمد ابن كمال الدين الشهير بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي يا رسول هجرانا دا دبو دا دالي دا دا أشرين دا دا ينزكو سنشي كرشي دالي أكو دا وانا أبو دا رسوا وانا مالم شي زونا يا ربو تونا للتافي البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث. الإمام السيوطي ما ينا دا للتافي دا ربو تا معرفة أسباب ورود الحديث كوما كمان تنهكا. Waɗannan irin littattafan za su taimake ka duk lokacin da ka karanta wani hadisi ake ta taɓurza, shin hadisin nan yana iya ɗaukan wannan ma'anar ko baya iya ɗauka. Sai a ce a je a dubi me yasa annabi ya faɗi hadisin. Misali hadisin Umar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi fa hijratuhu إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مثال النبي يفعل لنا حديث سيدنا عمر شيء رويت لنا حديث أما ميسا النبي يفعل حديث شيء لو كتن لأن النبي يهجرته مدينة سيمتاني سيسك فعل بيوش متاني كريكي idan suka zo su ko mutanen Madina, mutanen kirki sai su ba su mazauni, a ba shi jali, a ba shi rumfar kasuwa, a ba shi gona, kuma a ba shi mata ya aura. To da waɗanda suke ɗan duniya suka ji labari, in ka tafi Madina fa akwai mata, akwai gida, akwai gona, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza, waɗanda ba su niyyar musulunci ba sai mutum ya musulunta sai ya gudo. Sai annabi ya fara ganin waɗannan irin manufofin sun fara bayyana. Wato su fa ba musulunci ya kawo su ba, abun duniya da ake bayarwa, amma kaɗan tasha ne, bai da aikin fari sai na baki. Yawo yake yana shan burkutu, yawo yake yana ƴan sace-sace, sai ji in ka je Makka za a baka gida, Madina za a baka gida, za a baka shago, za a baka jali, za a baka kaza, za a baka kaza. Yanzu kafirai su ne muku haka ko ba sa yi? Suna yi. Ga musulmi na zaune cikin ku da yunwa da talauci, imani ya rike shi, sai wani in ya muri sai zo ya musulunta a gabanka, sai a tara mai 100,000. To wani in ya muri yana ce yana fama da bashin 700,000, sai wance ya ce mishi kedun kaga 100,000. To me zai biyo baya? Shi ma sai zo, ya ce shi ma ya zo zai musulunta. To da annabi ya fara ganin irin wannan shine sai ya miƙe ya ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, wannan muqaddima ce, ayyuka na tafi da niyoyinsu ne, kuma kowane mutum zai samu lada ne gwargwadon irin niyyar shi, wannan muqaddima ce. Sai ya ce faman kana hijratuhu ila ilallahi wa rasulihi, wanda hijrar shi ya taho ne zuwa ga Allah da manzon Allah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, hijrar shi ta tabbata kamar yadda ya yi ta ga Allah zuwa ga manzon Allah ta tabbata. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, wanda ya hijira dan ya samu duniya ko dan ya auri wata mace, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Me yasa annabi ya kara da ila dunya, kuma sai ya kara da aw imra'atin? Saboda an samu wani wanda shi yana neman wata bazawara ne, sai ta musulunta, da ta musulunta ya jarabtu da santa amma baya son musulunci. To yanzu saboda santa sai musulunta kuma yi hijira. To kunga yanzu sanin dalilin da yasa annabi ya faɗi wannan hadisi zai taimake ka wajen ka gane hadisin ya takuru ne akan abubuwa biyu rak. Abu na farko shine hadisin yana magana akan niyya, tsarkin zuciya. Abu na biyu shine hadisin yana magana akan niyya, bambance ibadoji. Niyya tsarkin zuciya ita ce duk abin da za ka yi kai don Allah, kar kai saboda wani. Sannan hadisin ya zo don ya bambance tsakanin nau'in ibadoji. Yanzu da sallar azhar da sallar la'asar, menene yake bambance su in ka dube su? Niyya, in ba haka ba irin su daya, sai ko lokacin da ake yin su. Amma karatu da raka'o'in da komai, menene bambance su? Niyya. Ko an fahimci wannan? To yanzu zaka iya zama ka wanke hannunka tsaf, ka wanke fuskarka, ka shaki ruwa, kai komai, kuma wannan ba alwala bace. Me yasa? Saboda ba kai niyya ba, ta zama me? Ta zama kwaskwarima. Irin wannan da kai ba alwala ba, in kuma ka zo kai niyya kai ta fa, sai kuma ta zama alwala. To kaga ana amfani da wannan hadisi ne kadai wajen tabbatar da tsarkin zuciya da kuma bambance ibadoji. To iya abin da hadisi ne zo ya bayyana ke. To idan yanzu ka bude wannan hadisi ka bashi ma'anoni, irin yadda zaka ga yar boko ta je ta kona kanta, ta fito da kanta cikin jama'a, yar boko musulma, sai ka ganta da jale, in ka ce mata hajiya hijabi fa, sai ta ce ai annabi ya ce innamal a'malu binniyat, ha in attaqwa hahuna, a innamal a'malu binniyat tukuna, innamal a'malu binniyat. Tana son ta nuna maka wannan aikin da ta yi niyyar ta Allah yake duba. To shine sai ta kawo wancan hadisi sai ta mara ai annabi ya ce attaqwa hahuna, ai tsoron Allah a zuci ne. To niyya ta Allah yake kallo ba hijabi na ba. Daga nan sai ka ji ta fara zagin masu hijabi, masu hijabin guda nawa ne suke karuwanci, guda nawa ne suke shiga suke sata, masu hijabin kaza, masu hijab sai ta kawo maka. Dan haka hijabin ba shi bane. A inna Allah ha la yanzuru ila suwarikum walakin wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah yana kallon zuciyarku da ayyukanku ne, ba zuciya kawai Allah yake kallo ba, ba zuciya kadai Allah yake kallo ba, yana kallon zuciya da aiki ne. Abinda hadisi yake cewa Allah baya kallon jikinku da surarku. Dogo ne kai, fari ne kai, kato ne kai, kana tafiya kana wani lallan kwashewa dan a ce bawan Allah ne kai, ƙarya ne. Zuciyarka da ayyukanka na ibada Allah yake kallo. Ashe in kun fahimci wannan da kyau, yanzu hadisin innamal a'malu binniya za a iya hujja da shi a je kawai ai mugun aiki amma a ce ai niyya ce ake kallo? To kun ga daga nan za ku gane irin gogormayar da ake sha da 'yan boko. To duk wanda zai malanta a Kaduna da duk wanda zai malanta a Abuja ko, to ya sha alwashin zai buga da irin waɗannan. Ranar Kirsimeti za su kwashi ƴaƴa, za su je za su kai ƴaƴan coci, za a yi celebration, za a yi kaza, za a yi kaza. Kai malami da kake karantar da ƴaƴan Qur'ani, in ka zo ka ce hajiya wannan abin da aka yi ba daidai ba ne, ya za ku ɗibi ƴaƴan musulmi kuma waɗanda ma muke karantarwa ku je ku kai su bikin arna? Zai ta ce a yi ta ba ta son zafin addini, ba ku malamai ne kuka ce Allah yana kallon zuciya ba? Ai innamal a'malu binniyati, ai da muka je wurin niyyar mu Allah ya san musulunci ne. Ƙarya kike hajiya, wallahi ma ƙarya ce yace ki, kuma ke ba malama bace wai baki izinin ma ki ja hadisin. A ina sai miki izinin ki ja hadisin ma, balle ki hujja da shi. Saboda haka idan kun fahimci wannan da kyau, ma'rifatu asbabi wurudil hadis na da matukar muhimmanci. Jama'a kun fahimci haka? To ina son don girman Allah ka dubi dewa daga waɗanda suke mummunar fassara ga hadisi, za ka gane rashin sanin sababin zuwan hadisi yana taimaka musu. Misali hadisin Jilfatul Isra, riwayar Malik ibn al-Huwairis wadda ta zo cikin Sahih al-Bukhari. Malik ibn al-Huwairis ya ce shi matashi ne da shi da 'yan uwan shi matasa da suka karɓi addinin musulunci daga garinsu can cikin ƙasar Iraq, sai suka yi shawara su zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam Basra. Da suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da su, ya kuma fahimci sun karantu kuma sun koya kuma sun ɗauki hannu, kuma sai ga sun fara sha'awar su koma gida. Sai dan zauna da su ya hira da su, kai wane ewa ka baro a gida ne? Wannan yace na baro mahaifiyata, wannan yace iyayena, wannan yace ni na yi auren fari. Duk dai suka baiwa Annabi amsa, sai Annabi yace to ku koma ku yi sallah kaza lokaci kaza, sallah kaza lokaci kaza. In kuka zo za ku yi sallah, ku samu wane ne wanda iya kiran sallah yake da dadin murya ya kira muku sallah? Sannan in za a yi sallah a samu wane ne yafi iya karatun Alkur'ani, shi zai neman ci. Sannan in kun je duk irin sallar da za ku yi musu, to ku yi musu irin wadda kuka ga ina yi, shine sallu kama ra'aytumuni usalli. To yanzu hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli shine fa hadisin Jilfatul Isra, hadisi ɗaya ne, ba hadisi biyu bane, hadisi ɗaya ne. Mun je wurin Annabi da ya mana nasiha ya ce mu je misal. Malik ya ce da muka dawo garin mu sai muka rinka kewaye masallatai, lokacin sallah da ba lokacin sallah ba, sai mu je mu ce ku tashi mu koya muku sallah. Mun zo daga wurin Annabi ne, Annabi ya koyar da mu sallah, kuma ya ce mu rinka yi muku sallah irin wadda muka ga yana yi. Malik duk inda ya zo zai sallah, yana saurayi dan shekara 22, sai ya Jilfatul Istiraha, sai ya ce haka Annabi yake. Yanzu sanin dalilin wannan hadisin zai taimake ka ka gane ashe sallu kama ra'aytumuni usalli da Jilfatul Istiraha dukkan su hadisi ɗaya ne. Kenan bayan Annabi yana yin sallah da Jilfatul Istiraha, ya yi umarnin duk wanda zai yi sallah ya yi da ita a cikin wannan umarnin. saboda ga yadda suka ga yana sallah, kuma yace suje su, kuma da suka je suke yi, har mai riwaya hadisin yake cewa sai naga Malik ibn al-Huwairi sai ne mana sallah irin ta limamin nan namu Amr dan Salama. To Amr dan Salama kuma sai a koma a binciki tarihin shi, tun yana shekara 6 ko 7 yake limanci, har sai da ya kai shekara 80 da wani abu yana limanci, kuma aka ce irin sallar da yake yi kenan. To yanzu duk in ka harhaɗa waɗannan abubuwan waɗanda daga ciki kaji dalilin da yasa annabi ya umarni da su yi sallah irin tashi, yanzu kai ba yadda zai halatta maka ka ce wai dan kadai an ce jalsatul istiraha nafila ce, saboda haka wata ran ba za ka yi ta a sallah ba. Kada yatsa da daga yatsa a sallah ba nafila bane, ba mustahabi bane, kullum ba ka yi a sallah. Daga hannunka da kake wajen kabar harama shi ma mustahabi ne, amma kullum kana yi a sallah. To jalsatul istiraha ita ma mustahabi ce, kullum sai ka yi ta a sallah. To kaga me yasa waɗanda suka karanta hadisin sallu kamar ra'aytu muni usalli ba su yi mishi wannan fahimtar ba, saboda ba su san sababin zuwan hadisin ba. Dan haka ma'rifatu asbabi wurudil hadis na da matukar muhimmanci wajen ka gane kyakkyawar ma'ana ta hadisi. Jama'ar musulmi, bayanai sun yi bayanai, ga kuma lokaci ya kure, za mu saurara a nan in Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala, za mu zo za mu yi sharhin gabobi guda biyu da suka rage, su ne adhabitu sadis ma'rifatu gharibil hadis, adhabitu sabi' fahmu sunna kama fahimaha sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, adhabitu thamin arruju' ila kutubi shari. Gabobi uku suka rage jama'a, na yi muku alƙawarin Allah kai mu gobe zan zo ƙarasa bayanai a kansu waɗanda za su taimaka ka iya fahimtar hanyoyin da mu ahli sunna 'yan salafiya muke bi wajen fahimta hadisi, wanda wannan zai taimake ka. Mai yiwuwa ka taɓa jin wani ya karantar da Bukhari, mai yiwuwa ka taɓa jin wani ya karantar da Sunan Abi Dauda, mai yiwuwa ka taɓa jin wani ya karantar da Umdatul Ahkam, mai yiwuwa ka taɓa jin wani ya karantar da Riyadus Salihin. Amma kullun tambaye ka shine wai shi Albani me yasa in yazo na shi karatun sai ya sha bamban da na wasu? To na farko dai Albani ba zai iya gaya maka me yasa su suke nasu ba, amma Albani zai iya gaya maka kaji a bisa ka'idojin da yake bi wajen fassara hadisan shi. Dan hadisin da Albani zai zo ya karanta maka sai yayi kokarin dabbaka waɗannan ka'idojin. To kaga kuma dabbaka waɗannan ka'idojin, na daya suna buƙatar wadataccen lokaci, na biyu suna buƙatar dabbaka su ka'idojin akan hadisan, to suna buƙatar nazari, suna buƙatar kayan aiki su ne littattafai, sannan kuma suna buƙatar komawa zuwa ga Allah. Dan barin gaya ma wallahi jama'a, wani littafin ka ga na ɗaga shi a nan ko rabona da shi ya wuce shekara 20, na karance shi na aje shi, amma in Allah ya so bukata na kama ni ko na san shi nake bukata, na san kuma zan zakulo abuna, kuma zan bude kawai zan tafi inda nake so in duba. To kaga anan yana bukatar komawa ga Allah, wato kullun sai kane kana neman agajin Allah, ya Allah abinda na karanta Allah ka rike mini shi. In ba haka ba zan baka mamaki in nace maka duk littafin da kaga nasu ya na sake maimaitawa ina sane, ban taba siyan littafi na sake maimaita shi ba, da kuskure ban taba yi ba, da kuskure nace maka ban taba yi, duk littafin da na taba siye ni na san na siye shi, kuma ina siyan littafan nan tun 1978, amma duk littafin da na siya in Allah ya so ni na san na siye shi. Girma ne da ya fara shigowa yanzu ma nake manta nawa na siya, amma da har kudin da na siya da inda na siya wallahi ina tunawa, amma har yanzu duk littafin da na kalla nan da dama cikin guda 10 ina iya gane guda 5 ina ne na siyo su ko ina na siye su kuma a duniyar nan, ina iya tunawa, sannan ina karanta abuna ina iya gane. To kaga wannan ko wallahi zama nake rinka roƙon Allah, ina karanta abu sai ka jinna cewa Allah ka rike min wannan abin da hannunka na dama, wannan shahararriya addu'a ce gare ni, Allah ka rike min wannan abu don girman Al-Qur'ani, ya Allah ka dubi farar manufata ina son uwa annabinka hidima ne ka taimake ni iya halarto da wannan abin duk sanda nake so halarto da shi. To dan haka kaga kana buƙatar ka je a koya maka, kana buƙatar kai kuma ka samarwa da kanka lokacin nazari da bincike, kana buƙatar kuma ka iya dabbaka nazari da bincike din akan abubuwa, sannan kana buƙatar ka rinka komawa ga Allah. Saboda haka duk wata magana da kake jin na faɗi anan wanda zaka dauka ko izgilanci ce, wallahi ba na nufin izgilanci ga kowa, ko nuna cewa ni wata tsiya ne, wallahi ba wannan ce manufata ba. Amma kalmomi suna iya bayyana a zuciyarka da gurgurdan yadda ka fahimce su, amma kuma mai kalmomin yana da uzurin ya bayyana maka ga manufar shi. To in kuma ka saba wa manufar shi ka fahimci wani abu daban, to kuma wannan ya rage maka naka. Saboda haka ban taba wata magana don in nuna ni ne ne wani ba, don in nuna ji da kai, amma ta iya yiwa kalmomi na su fassaro haka a zuciyarka, amma ba manufata kenan ba. Kullun ne ina komawa zuwa ga Allah ne, ba dan komi ba, ina duba menene tarbiyar magabata. Bello ya taba tambayar shehu yace, baba naga duk sanda ka taho daga gida baka tsayawa ko ina, amma kana dab da baka shiga zauren karatu sai ga ka tsaya kana addu'a, dan Allah wace addu'a kake? Bello ya tambayi shehu wannan. Na kawo muku wannan tarihin a cikin laccata jihadin dan godiyo ba a wanda yaushe bane. Sai shehu yace, ina roƙon Allah ne, Allah madaukakin sarki, abinda nazo zan karantar da dalibai na, Allah ka taimake ni wajen iya isarwa, sannan Allah ka taimake ni su almajiran su fahimci abinda nazo karantar da su. Wannan ka koma cikin alqur'ani ka dubi me Allah yake cewa game da wa, game da annabi Musa da Harun, menene addu'ar su? Yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli haruna akhi. Ashe annabawa da kansu a fagen addu'a, a fagen da'awa addu'a suke, ya Allah ka taimake ni su fahimci magana ta, ya Allah ka hada ni da mataimaki shine dan uwana Harun. Wannan addu'ar Musa kenan. Dan haka ku rinka yin addu'a duk abin da ka karanta, ka roki Allah madaukakin sarki, ya Allah madaukakin sarki wannan abin da na karanta don girmanka Allah ka sa an fahimce shi, ya Allah duk lokacin da nake bukatar shi Allah ka tunasarshe ni shi. Shikenan. Shi yasa sai kaga tsidibon lokacin da rana tsaka sai ga na shigo na ina tsuntsuntar littafai, nazo kan wata matsala ne kawai sai kwakwalwata ta tuno mini, ina bukatar in duba shu'abul iman na Imam al-Baihaqi, ina bukatar in duba targhib wa tarhib na Munziri, ina bukatar kaza, saboda me? Saboda kafin wannan lokacin na karanta wannan. Ma wani abu ne wanda ya kamata ka sani, ba ranar gini ake zane ba, ai ba ranar bukata, ba ranar tafiya ake fafa gora ba. Idan ka sai littafi kafin ranar da matsala za ta kawo kanshi, ya kamata ka karance shi tsaf, sai ka aje shi, to ran da bukata ta kawo shine sai ka kai hannu sai ka dauko. In ba haka ba sai ka tara littafan ka je kai hayaniya, ko sai wani ya biyo hayaniyar ka sai ya zo a ɗakinka, sai zo ya zaro maka. Haka muka yi da wani tsohon principal wanda ƙarshe a unguwar ne ya zauna, ka je makabarta aka zo za a saka yarinya mace a kabari. Na ce jama'a cikin ku wane ne jiya bai kwanta da matar shi ba? Sai kawai sai ya hau fada, wai shi ya zauna a ƙasan masa. To ko shi ne Husni Mubarak? To ina ruwana? Wai kawai shi ya zauna a ƙasar Masar, bai taba jin wani malami ya yi irin wannan ba. Sai na ce a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ne yake faɗin wannan hadisin, yana cikin sahihul Bukhari, yana cikin al-muhallata al-imamu Ibn Hazm. Shi ya karanta Bukhari bai gani ba? Sai na ce a ka karanta? Rannan na zo wucewa kofar gidan shi dan isgilanci, wai sai ce mu ya walad, ya wala da kai yaran nan zo ga Bukhari zo ka bude mini, kawai ina yin haka kawai sai na bude mini sai. Wai kuma sai ce to hujja kenan? Sai na ce a ita kenan mana, amma dai na faɗa ta tabbata. To kaga zaman da ya kasan Masar aikin banza ne. Saboda haka kun gani jama'a, idan ka karanta ai in ka sai littafin sai ka karanta. Da wannan ne nake ganin aibin ɗaliban ilimi a wannan zamani. Sai ka ga ɗalibi ga littattafai a nan jama'a suna jiran ku ne ku karanta, wai kai kuma kana gaban makarantar nan kana wasa da hansa dinka kana ta dubawa ya abin nan ka sanya wani shegen abu a kudde wai kana jin wa'azi da aka yi a ƙasa kaza Allah ya saka maka da alheri amma kai kuskure domin kai yanzu ba wa'azi kake bukata ba fiye da karatu ana san ne kai ka ginu yadda nan gaba kai zaka yi wa'azi so akwai abubuwa da shedan yake bullo mako kuje ku karanta littafin Ibn al-Jawzi Talbis Iblis da littafin Ighasatul Lahfan min masayidi shaytan na Ibn al-Qayyim malaman suka ce idan shedan ya gane idan an kira sallah ka taho sallah zaka samu sallah akan lokaci ana kiran sallah sai ka ji wata aya mai dadi da kamanta ta sai ka ji ka tuno ta sai ka fara tilawa sai kuma kawai sai ka ji ta kakare maka sai ka dauko Qur'ani sai ka gano ta har ayi sallar sai shedan ya riya maka to ai Qur'ani kake dubawa to ai Qur'ani na gaba da komai a yanzu da ka kira sallah ko sallar ce take gaba to shine shedan ya mai da kai sakare kenan yayi wasa da hankalinka saboda haka a lokacin da zaka je ka sanya karatun Hamawiyya ko tafsirin Malam Ja'far a cikin CD kana ji kai shedan ya bullo maka taran ne saboda ya gane in ka je kana nazari cikin littafin nan gaba kai ne zaka yi tafsirin to sai baka a matsayin mai saurare eh wallahi madakhil masayidu shaytan fata yarfe na shedan ne da yake watsawa yake kamo mutane Ibn al-Jawzi Abdurrahman cikin Talbis Iblis yace idan kai al-ramma ne shedan ba zai bullo maka ta karatun hadisi ba zai bullo maka ta Qur'ani ne in kai malamin hadisi ne ba zai bullo maka ta larabci ba ta hadisi zai bullo maka saboda haka ku lura da kyau kowa ya natsu ka dubi menene ya dace a san da ya dace rannan na tara maza da mata nan ne musu nasiha kai dalibin ilimi ne ke dalibar ilimi ce eh to ki rinka tashi da wuri saboda aiki ya karu karfe 6 da rabi muke karatun fiqh a nan a tashi karfe 7 da rabi a sake tafiya a sake dawowa a zo ai karfe 2 zuwa karfe 4 a sake tafiya a zo ai tsakanin magriba da isha ke matar aure ce kina son ki zo karatu kina son kuma ki wa yayan ki wanka kina son ki dafa musu abinci to da kin saba tashi karfe 7 ko to yanzu ai karfe 7 ba za ta yi ba to ana tashi karatun sharhus sunnan nan ko sai ki je ki rufe kofa kai sai ki kwanta sai ki tashi karfe 3 na asuba ki dafa abinci ki dafa wa yara ruwan wanka kafin sallar asuba dukkin gama wanke su ana sallar asuba sun ci abinci kowa ya sa uniform din shi sai ki ce musu lokaci kaza na yi ku wuce makaranta ke kuma karfe 6 da rabi kin taho kin ga kin iya managing abubuwan biyu kenan to amma ko matan mu a arewa suna iya haka ba sa iya yi sakamakon haka ga sunan sun ainihin zama yan shekara 60 yanzu da su aka fara islamiyya a makarantun izala amma da wahala cikin mata 100 wanda za ta iya karanta maka a halari a yanzu me yasa saboda sun shagaltu da yi wa yaya wanka sun shagaltu da dafa wa yayan abinci Allah ya sa yayan ma da sun zama yan kirki sai kuma suka taso suka zama yan iska ku je ku bincika ku ahlus sunna yan uwana yayan ku a cikin anguwanni sune na gari ko ko sune yan iska ku je ku bincika ba sai kun bani amsa yanzu ba wannan wahalhalun da iyayen su suka yi tai da su bai amfana musu komai ba bai amfana iyayen ba sai aka yi harhuwar guzuma da kwance uwa kwance shi bai yi karatun ba ita ba ce karatun ba amma da ta iya manajin wannan yanayin ta tashi da wuri ta dafa abinci da wuri ta yi wanka da wuri ta yi komai da wuri sai zama ba abin da zai kubuce mata to da sai kaga in ma dan ya tashi ya zama dan iska bai karatu ba sai ta ce shege baka cuce ni ba ni nayi to amma yanzu ku dubi me yake faruwa ƴaƴan ba sa karatun uwayen ba sa karatu saboda me saboda tana son ta zo makaranta kuma tana son ta dafa abinci ta kasa hada abubuwan guda biyu, sakamakon haka sai ta bada muhimmancin dafa abinci. Muna nan muna karatun risala, muna nan muna karatun askari, muna nan muna karatun ahlari, muna nan muna karatun kitabut tauhid na Ibn Khuzaima, muna karatun kitabut shari'a na ainihin Ajurri. Manyan littattafan duniya waɗanda in kika iya su, duk inda kika je ke malama ce, ana karanta ana fassara miki da Hausar garinku. Nan da shekara biyu an sauke waɗannan littattafan, amma kin kasa manajin lokacinki, sakamakon haka kin zauna kin zama cook, kin zama kuku mai girki. Su kuma ƴaƴan fa ki gama ciyar da su, su watsa su zama yin iska. Jama'ar musulmi, ina son ku yi nazarin waɗannan abubuwan da na faɗi, kuma kowa ya je gidan shi ya ga yaya zai yi ya gyara. Ga mutane nan inyamurai ne da ya raba muna sayayya a wurin su fiye da shekaru 20. Yau matan su ne lecturori a ABU da FCE da Polytechnic. Me yasa? Shi ya bude shago, yana sai da tafai, yana sai da biro, yana sai da kayan mashin. Matar kuma ya je ya auro ta, ta gama secondary daga garin su. To shikenan yanzu sai ce mata, to abinda za a yi, zaki shiga FCE kije ki NCE, ni kuma ina tsara shago. To yara fa sai ce a ki rinka tashi da wuri. Na ga sai ga ta tashi da asusuba, ta je ta gyara komai, sai kaga ta fito. Ita ta wuce makaranta, ita ta tura yaran. Bayan kwana biyu yaran sun isa su yi kansu komai, sai ga tana ji da kanta. Wallahi gashi nan in ya murin da nake gaya muku ran nan. Yanzu matar shi PhD holder ce. Da ta gama PhD dinta har nan ta zo tana cewa to tana so ne in yi mata hanya a dauke ta aiki a ABU. Ga PhD dinta ta gama. Amma wallahi ya zo da ita garin nan da kanta irin kan maza kwaskwas ne a kanta. Ta gama secondary tana hulhulariyar ya kauye, amma yanzu PhD take da shi, tana lecturing kuma a FCE. Shi kuma yana nan yanzu yana ci gaba da shagon shi. Ƴaƴansu kuma suna can Ingila suna karatu. A ina suka haife su? A sabon garin Zaria. Daga 2015 za a gyara wata doka saboda irinsu. Shi ne an haife shi a sabon garin Zaria, to shi dan sabon garin Zaria ne. Don haka ba wai magana ya tsaya ciya man ba, har hakimi za a iya bashi. Za su yi law, za su yi act, za su yi doka, za su yi kwaskwarima wadda za ta yi haka. Saboda haka kuna nan an haife ku a sabon garin Zaria, ba ku tsina na komai ba, sai an taba ku, ku ne Hausawa, ku ne Fulani, ku ne Hausa Fulani, me za a gaya muku? Shikenan. A kasuwanci suna nan yanzu, ka shiga ƴan awo ka je ka ga su wane ne suka fi harkar wake a garin nan. To ku je ku yi nazari, sannan ku shiga cikin jami'o'i. Waye hana ku? Ba wanda ya hana ku. Ku je ku ga in gari ya waye a cikin garin namu cikin Zaria, samari irin ku sai ga yaro dan shekara 22 ya je ya sa wata dabjejiyar riga, yana yawo kamar dan tantabara, wai ya zama maroki. Ya samu wasu ƴan awaki kwaya biyu ya siya, a ya daure a gida, ana ta murna cewa ya kama sana'a mai albarka. Kaga awakin shi biyu ɗaya kenan. Na biyu, ku kalli tashoshin talabijin, ku dubi abin da ƴaƴanku suke yi. Na rantse da Allah, je juya hannu ne kawai ina neman tashar labarai ta Channel News, zan ga labaran karfe 10 sai hannuna ya kai kan wata tasha. Ga ƴaƴan Hausawa samari kusan su 50 da yarinya kwaya ɗaya suna rawa da waƙoƙi irin na indiyoyi. Nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai matsala, wannan yana ridin yadda mustaqbal ɗinmu zai kasance. Ka je birnin Kano yanzu ka ji mecece atmosphere yadda take kewayawa. Yanzu samari kowanne zai shiga wannan rawa, zai samu kuɗi, zai maka ƙarye yana karatu, amma je kaka gani suna karatun. Za ta yi maka ƙarye tana karatu, je kaka gani tana yi. Don wallahi barin gaya muku, wallahi ba zai iya yiwa ka karanta karatu na haƙiƙa kuma kana drama ba. Sai dai in karatun akan drama kake, to za ni tatar da mu je mu. To kaga ko duk mai karatu akan drama ko wallahi laysa min al-iri wala min an-nafir, kakka ji tsoron shi dan har abada ba zai zama wata tsiya ba, ko da mishi mari in ka hadu da shi ba zai taba zama superintendent yan sanda ba, ba zai zama DPO ba, ba shi da ma'ana. Waɗannan yara da naga suna rawa jama'a kap da na dube su a tsabar ido ba wanda ya kusa da shekara 30, ƴaƴanmu ne Hausawa, Fulani, Musulmi, ƴan Arewa, tsakanin Kano, Zaria da makamantan wurare. Waɗannan yaran su ne ya kamata a ce suna karatun engineering, su ya kamata a ce suna karatun kaza, a daidai lokacin da ga tsaran su can, su kuma su ne wa kansu fada suna karatu. Ba drama ce ba sa yi a America ba, ba drama ce ba sa yi a kudancin ƙasar nan ba, amma can duk wanda ko ga yana drama to lalatacce ne, ba ya daga cikin waɗanda ake lissafawa. Mu kuma nan fa ƴaƴan mutane ne masu mutunci na gari, su ne suke shiga, me yasa ana samun kuɗi? To ba girin-girin ba mai, za a zo ran da za ta daina samun kuɗin, a lokacin kuma tsufa ya kama irinsu. Saboda haka ina ba da shawara musamman matasa, kar ku yi wasa game da harkar karatu. Shi yasa ka ji kafin in fara karatu yau ne waɗannan maganganu da kaushin murya, lallai ka dage bayan karatu ba abinda zaka ci moriyar mu, iyakar karatu ne kawai zaka ci moriyar mu. Kuma kamar yadda nake faɗa muku, idan ku musulmi ba ku yi karatu ba, to irin waɗannan mashari'a, irin waɗannan projects na wako farawa akai, yanzu na buɗe kofa ne, wani matashi yana nan shi ma yana cewa zai gina makaranta irin ta Albani, to nan gaba makarantun za su zo za su zama da dama kenan, to za a zo ana neman su waye za su karantar. Abin da ya faru a Malaysia kenan. Malaysia Mahathir shugaban ƙasa ne, yana nan da ran shi bai wuce shekara 60 a duniya ba, nan Najeriya ya zo ya ce don girman Allah yana son rubuce-rubuce da 'yan Najeriya suka yi na thesis na project da degree da master da PhD, yana so da Allah a tattara a taimake shi a bashi copy akan harkar kasuwanci da industrialization da noma, yana so zai je da shi da masanan ƙasar shi su je su shawara su yi nazari. Daga nan ABU da Danfodio da Ibadan da jami'o'in Ilorin aka ɗibi waɗannan aka ba shi ya foto star ya tafi, da ya je suka karanta ko sai so ga cewa ai wannan binciken da 'yan Najeriya suka yi ai ya fi ƙarfin ilimin masanan su professors ɗinsu su iya fassarawa, ba za su iya fassara, ba za su iya putting nashi in action, ba za su iya implementing ba. Wato an rubuta in an dasa bini da zugu, in an matse bini da zugun za a iya juya shi ya zama kaza, zai zama man fetur, zai iya zama yogurt, zai iya zama kaza. Wani ɗan Najeriya ya bincike daga ina, daga University Ibadan, to sun tafi da binciken sun karanta wallahi sun kasa yi, sai sake dawowa Najeriya Mahathir sai sake dawowa ya ce don Allah a taimake shi da masana su je su fassara wannan abun, a karantar da mutanen shi ya kafa masana'antu a ga abun a aikace. Wallahi abin da ya faru kenan jama'a. Mahathir ɗaya daga cikin implementers ɗin ko wani bayarabe professor a Remo musulmi ne, wata uku da ya wuce an yi hira da shi a tashar talbijin, sai gashi ya zo ya kawo ɗan shi makarantar nan, domin ƴan uwan shi suna da ƴaƴa a makarantar nan, sai gashi ya zo na ce prof na yi ta ganin ka a talbijin kana ta bayani, ya ce a kwarai da gaske malam, muka zauna muka yi hira kusan awa uku, nan ne yake juye mana waɗannan abubuwan. Yace thesis dinmu ne mu muka rubuta, suka zo suka samu photostat suka je suka kasa karanta suka kasa fassarawa, ba fassara daga wannan ba ni bakin baka fassara ta dukan kato ba, ba ita ake nufi ba, ana nufin saka abin a aikace, yi a aikace. Sai suka kasa, sai suka ce a basu malamai, aka basu, suka kafa makarantu suka kafa ma'aikatu, shine ya samar da industrial revolution, juyin juya halin da ya faru a kasar Malaysia, sai ya zama juyin juya halin ya tsallake harkar kasuwanci da noma, juyin juya halin har ya kai zuwa game makaranta ilimi. Waɗan duk yaran da ya je ya ce maka ya yi makaranta a Malaysia, tambaye shi azuzuwa nawa ne a makarantar, flat ne za a samu ɗan kwaya ɗaya, sai a ce shine Faculty of Engineering, sai a samu wasu dakuna sai a ce shine Department of kaza, su ne jami'o'in. Amma akwai masana, akwai practitioners, akwai waɗanda suka iya aiki a aikace. Don haka ga sunan 'yan Najeriya yanzu ina suke tafiya karatu? Malaysia. Amma ku duba, duk yaron da ya je Malaysia karatu ka tambaye shi su waye malaman? Hausawa daga ADU, Hausawa daga Danfodio, Yarabawa daga Jami'ar Ilorin da Ibadan, su ne malaman. Su kuma waɗancan 'yan Malaysia, 'yan Mali, yaran nasu, su kuma su ne da ƙasar, su ne da makarantun, su suke karɓan dalolin. Don haka ku dubi rashin, ban taɓa ganin rashin fasaha wanda ya taya min da hankali irin wannan ba. Rubutun a nan aka yi, malaman na nan ne, ɗaliban daga nan suke tafiya. Abinda za ka ce me ya hana mu a zo nan a yi mugunta? Yanzu muka ce za mu buɗe jami'a a nan, duk hasada sai ta dawo kai. Shikenan, ina tsallaka Malaysia yanzu na tafi sai ka buɗe, su maraba suke. Jama'a, bara na je ƙasar Ivory Coast, da labari ya yaɗu ga wurin masu mulkin ga wani ya zo kaza kaza, sai aka turo min minista. Wallahi ya zo yana yi min tallan abubuwa ne na ci gaba ko, amma sai da ya rinka guntsa min bakin ciki. Kun san me yake cewa? An ce kai malami ne, zo ka kafa makaranta a nan. An ce kai ɗan kasuwa ne, ka zo ka yi masana'antu a nan, za mu baka fili kyauta, kuma ba wanda zai tsangwame ka, ba hasada, gwamnati za ta goyi bayanka saboda ci gaba ne. Ka zo nan. Baya jin turanci sosai, faransanci yake ji. So turancin broken broken yake. Come and invest here. No one will do wicked. No wicked. No bad. You no go see bad thing. No bad thing. Good. Good. Come. Build school. Come and build mosque. Come and pray. No problem. Wallahi jama'a, minista ne aka amini. Sai zo kashe gari da mota. Ya dauke ni yana kewaya da ni inda ake tabarmi, inda ake abubuwa, yace ka gani duk ba ƴan ƙasa bane. Har muka je wani wuri, sai ɗayan ashe Balarabe ne. Sai na ji suna Larabci, da nan juya min shikenan. Yene mini abin nan irin kwarori din nan, shine yake kamfanin tabarma inda suke atamfa, da ake cewa yar Cote d'Ivoire. Yar duka gashi nan ba ƴan ƙasa bane. Ƙasar su ta ci gaba. Saboda haka wannan gyaran da muke so zamu, bari dawo magana ta. Idan ba ku je kun yi karatu ba, Allah ya kiyaye, nan gaba ba kun ji na cewa za ka kafa jami'a ba? Je ka can, ni da gaske nake, ga hoton jami'ar can. Har gwamnati ta ba mu izini, saboda haka ba mu da matsala. Yanzu kawai muna jiran mu kafa ne, mu samu malamai. Okay, idan muka ce za mu karantar da kaza, ko muna da wadatattun musulmi waɗanda za su yi, ga dai filayen can, ga plan din, har an ba da approval komai na kasu da duka. Kuɗi kawai nake jira in samu in fara gini. Ga faculties can da za a yi, ga department da za a yi, ga irin karatuttuka. Tambayar ita ce, ko muna da musulmin da za su iya karantarwa? Ko muna da musulmin? To idan ba a yin karatun, idan in amsa ita ce eh, amsa in ita ce eh, wadda ni zan iya cewa eh, muna da musulmin da za su iya karantarwa. To amma idan mutane 50 suka zo suka yi irin wannan jami'ar tawo, kuma fa ana da malaman da za su karantar? Shine abin da nake muku ishara. Yanzu Malaysia shirin da mahafir ya musu, in aka dauko professor daga Nigeria ko, sai a hada shi da manyan professors. Kamar shi wannan professor a Remodin, yace an hada shi da professors guda 10 ne, ƴan kasar suna kalla shi. Injiniya ne na harkokin ruwa ne da wuta da shukoki da abubuwa dai haka. Yana duk abin da yake professors din, yace tsayawa suke akan shi suna kallo. Su kuma su ne suna duban ƴan kasar su cewa ku sa ido. Lannan ya ce sai bukata ta kama shi, yana son ya ga vice chancellor na university Maiduguri. Sai totun daga Malaysia, bai rabe ne shi fa mutumin Ilori, ya totun daga Malaysia ya zo har Maiduguri. Amma ya ce wallahi ganin vice chancellor din da bai ba kenan, saboda ganin vice chancellor din ya zama mai kamar zai ga sarki. idan yana ta fada, yace wace irin rayuwa ce? Yace a can the vice chancellor da kowa duk wanda kake so ka gani, kai ko kai student ne zaka iya ganin kowa, ba wata matsala. Mu kuma nan sarautar gargajiya ta shiga ciki. Saboda haka matasa, ku je ku yi karatu, kada wanda ya firgita ka, kar fatara te maka barazana, ƙarya ne wallahi alazimi, kada fatara, kada babu, ka sanya zaka yi maganin ta, je ka dauko kwangiri, duk karshen yini a baka naira 500, ka ci 200 kana aje 300, za a fara diploma ka zo kai register, a baka da keke, baka da keke, eh keken ƙarya ne, buga kafarka zaka ƙara lafiya. I tun daga kwarbai ka taho, tun daga anguwan madaka ka dako kafarka, tun daga gurgwaje ka taho, ko daga ina ka taho, wallahi alazim ƙarya. Dazu nake gaya muku jama'a, keke nake da ita lokacin da nake diploma, lokacin ba a yi majaro din nan ba, ta cikin fadamin nan wani lokacin nake ketowa, za mu yi lacca karfe 4, karfe 2 sai ta yi min a wurin, sai in taho daga muciya, awa 2 ya isa har na iso na abin. Saboda haka abin da nake ba ku shawara, idan ba ku yi karatu wadatacce, to nan gaba ba a zo a samu matsala. Shi ne ana ji ana gani, za a ɗauko wanda ba musulmi ba, yanzu abin da yake faruwa ke yi, kafin in kafa makarantar nan, rubuce-rubuce na da nake da su game da tsarin yadda zan kafa makarantar, abokina na fara dankawa, na faɗa muku wannan a laccar da ne a Cikaji, na sa mata in laccar Cikaji, wala yazaluna yuqatilunakum, ba za su gushe ba suna yaƙaku, sai da na ba ku tarihin makarantar, tana nan Esteem International, ya karɓa sai je fara ɗabbakawa game da tsarin primary da nursery. Sai bayan shekara 10 sannan mu muka zo nan muka fara, nan muka zauna da shi akan tebur ɗin nan, da ya gani abin ya bashi sha'awa. Amma kun san me ya min kuka da muka koma gefe guda? Sai ce ka kai kana da malamai musulmi, ya ce abin da ya gagare ni a Abuja kenan. Na yi kokarin ɗibi malamai musulmi amma wallahi abin ya gagara, saboda babu wadatattun malaman musulmi a Abuja, babu. Me yasa babu wadatattu? Waye hana musulmi su je su yi NCE? Waye hana musulmi su je su yi diploma? Waye hana? Ba wanda ya hana. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarju. Kun ce talauci, su ma suna fama da talauci, yunwa wahala suna fama da ita. Na gaya muku a anguwarmu muciya akwai mace gwarice, bin gidajenmu take tana tattaro kanzo, ta je ta samu tukunya ta kankare ta kankare, sai ta zubo a leda, sai ta zo ta gyara ta wanke, sai ta dafa wa ƴaƴanta sai su ci. Mijinta kullun yana cikin giya, ƴaƴa kuma suna karatu, ita kuma tana dan samu tana sana'ar robobi da kwanuka, ƴan canjin da take samu da haka take daukar nauyin ƴaƴan suna karatu. Yanzu ba ta ba cin kanzo, ba cin dan dago-dago, yanzu ba ta ba zaman gidan haya, yanzu ba ta ba talla, ƴaƴan sun yi karatu, wannan ya gama kaza, wannan ya gama kaza, wannan ya gama kaza. To nan gaba sun ce sun san dama 2015 za mu musu tawaye, don haka sun yi shiri, sai sun murɗa mulki, sun ce kuma in suka yi daga cikin abubuwan da za su yi, sai sun yi yadda duk wanda aka haifa a yankinmu ma, sai an kirkiro dokar da sai ya zama ɗan gurin, sai ya yi sarautar gurin. Karka ce ba zai yi ba, wannan ko international order ce, yanzu ita take faruwa a Saudiya, tsakanin America da Saudiya. Balarabe sai tafi da matar shi sai ta haihu a America, sai a ɗauki certificate of birth a bashi, bayan kwana biyu a bashi indigene, sannan a kawo international passport a bashi, to ya zama ba America kenan. To su ma 1990 da suka fara zuwa garin Gulf War, yanzu kun ga yaron da aka haifa 1990 ko 91 yanzu shekarar shi 22 ko da 3, to su ma sai suka ce wa Saudiya, to shikenan mu ma sai ki ba ƴaƴanmu passport, sun zama ƴan ƙasa. A America, ku je ku saurari shirin nan da na gaya muku, Allah ɗaya gari babban. in an haife ka America to zaka iya zama dan ƙasa America ko waye ubanka ko wani addini kake bi dokar su ta yadda amma ba haife ka ba to ba zaka taba zama shugaban ƙasa ba sai suka ce to Saudiya ma ta yi musu haka to ta tabrizar da ake kenan amma wallahi an gama ta tabrizar yanzu dole sarki Abdullahi ya sa hannu duk dan da suka haifa a Jidda ba dai an ce ba za su shiga Makka da Madina ba to sai su koma Jidda sai su tafi Riyadh sai su je sai su haifi ƴaƴa sai su je Saudiya dole sai ta ba su international passport to a ka'ida duk inda ka mallaki international passport kai dan kasar ne to wata rana zai iya fitowa takara wata rana zai iya zama waliyul ahad ya zama mai jiran gado daga nan ya hau gadan abinda suka ce za su yi mana kenan to sannan ku tuna babban abu shine me suna haihuwa ƴaƴan su a nan garin suna zuba su suna karatu a daidai lokacin da kuna haihuwa ƴaƴan ku a nan garin ba kwa zuba su su yi karatu ku tafi Lagos ku je kasashen yamurai ku je ku ga ƴaƴan Hausawa da ake haihuwa suna yin karatu a nan to ina son ku rinka auna abubuwa saboda haka duk waɗannan dogon numfashi da naja ina jan hankalinku ne ƴan uwana akan ku yi karatu ku sa ƴaƴanku su yi karatu domin da ilimi ake shugabanci da kuma ilimi ake zama lafiya idan kuka ki karatu za a mai da ku bayi domin Asari da Kuba ya yi magana Dekla kuma ya tabbatar da abin da ya faɗi Asari da Kuba kuma ƙani ne ga Goodluck Dekla kuma kawo ne ga Goodluck to kaga kenan magana daga cikin gidansu Goodluck suka fito kaje ka saurare ta tana nan a YouTube na internet kaji irin kalmomin da ya faɗi kuma ne muku alƙawari wata ran zan zo da maganan nan in sa kowa ya je gani insha Allah tana nan akan YouTube kaje ka sa sunan Asari da Kuba kawai za ka ga hoton shi ya fito da video karara har yana cewa ƴan jaridu gentlemen of the press are you ready ƴan jarida kun shirya kun shirya sai fara magana shine Asari da Kuba the alari of kaza yana son ya tabbatar da cewa 2015 in wani bai zama shugaban kasa ba there will be no Nigeria there will be no kaza there will be no kaza da abubuwan da ake bayarwa za a daina bayarwa za a daina kaza karkace bakin wawa ake jin magana yayi a madadin su ne the clerk ya zo ya tabbatar shine har the clerk yaje jakunan Obasanjo kai eh ka bar mana yaran nan namu sanda kake mulki akwai wani dan Niger Delta a gindinka ne to ka bar mana shi ba ruwanka shine ko ga Obasanjo ya fito yana fada da shi yanzu shine Obasanjo yaje yaje yana goyen bayan su kuma za su tsaye da su su lalamido shine fadan da ya kacabe mun kai baka sani ba shine fadan da ya kacabe yanzu an kama ƴaƴan su lalamido ana kaza di yadda za a yi blackmailing duka duk abubuwa ne suke ta wasan kura da hankalin mutane to a takaice da ilimi shine kawai za ku gano waɗannan abubuwa kuma da ilimi shine za ku zauna lafiya matan aure kar ku sake ku zauna ba ilimi ƙarshen magana ta kenan kada wanda ya bar matar shi ta zauna ba ta da ilimi kowa ya je ya sa matar shi a makaranta in na ce makaranta ina nufin makaranta ta koyan addini shine awwal wajibin sai kuma ka tsaya ka duba ko akwai buƙatar a sa ta ci gaba da karatun boko in babu buƙata ba lallai bane ku dai ku je ku yi kuma akwai buƙatar don za mu ce duk ƴan kasuwan cikin wada su tafi CFCE ne za mu ce duk ƴan kasuwan sabon gari da kwanan sun gasu je su Aminu Kano College of Legal Studies a suwaye suke da buƙata suwaye mu ga sun cancanta ya zama muna da wakilci to haka matan aure ba wai kowace mace ta ce wa mijinta sai ta je ta yi NCE sai ta je ta yi degree ba a ana da buƙata to sannan malamai masu islamiyya ina ba ku shawara ku kirkiro darussa waɗanda matanmu na aure za su rinka koyan abubuwan da ya shafi ilimin zamani don ku kare mana mutuncin mun fara yin wannan a muciya kuma ya Allah ya albarkace mu akai shine mace bata je bata je College of Nursing ba bata je menene makarfi menene Shehu Idris College of Health Technology amma ta iya anguwar zoma, ta iya kaza, ta iya kaza, ta iya duk abin da wannan za ta iya. A nan miciya aka tsara a cikin rumfa kwano ake karantar da su. Me kuke tunani yanzu muna da irin wannan ginin? Me ya kamata a yi? Wana matarka ta yi secondary, ta yi science A. To su zo za mu karantar da su ilimi akan nursing. Za mu karantar da su akan kaza, za mu karantar da su akan kaza. Kai kuma ka tafi kasuwa, ka je ka samu kuɗin makaranta ka kawo. So aiki ne za a haɗu a yi jama'a. Amma kar ku zauna kawai ba ku da kirkiro, gano, rusko abubuwan da za su amfanar da al'umma. Sai dai kullun a zo a firgita mu. Don haka ina rufe bayani na da cewa duk maganganun nan da nayi ban yi wata magana don in kashe kowa zuciya ba. Ba na yi ta ne da nufin irjafi ba, in saka muku tsoro a rai, a'a. Na yi ne don in yunkurar da himmar ku. Anas dan Nadar da munafikai suka zo suna cewa kutila rasulullah, an kashe manzon Allah. Wani ya ji an kashe manzon Allah sai ya jefar da makamin shi sai ya gudu. Wani ya ji an kashe manzon Allah sai ya zauna kawai la kashi ta mutu. Ana sai same su suna kuka lafiya, sai suka ce kutila rasulullah, an kashe manzon Allah. Yace an kashe manzon Allah kuma sai ku zauna kuna kuka? Qumu famatu ala ma mata alaihi rasulullah. Ku tashi ku je ku mutu akan abin da manzon Allah ya mutu, ku tashi. Ana sai tashi shi ga yi sara da suka, aka sare shi aka kusan mashi suka datsa wajen 80 da wani abu a jikin shi, aka samu gawar shi. Haka ake son namiji. So waɗannan maganganun da ne kalubale ne na jefa muku, ba na faɗa ba ne don ku gane suwana sun fi mu, suwana sun fi mu shiri. Ina faɗin magana ne ni ina yunkurar da zuciyarka. Shi yasa ba karaya ba ce, ba kuma kariyar da zukatanku ba ne. Ana so ne a riski abubuwan da aka gaza kaiwa insha Allah. Muna roƙon Allah abinda yake daidai ya datar da mu, abinda yake kuskure Allah ya raba mu da shi. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.